shine shugaban wannan kungiyar wannan gidauniya ta Baba Alem. To ya mana addu'a sosai a matsayin mu da dalibai, ya taya mu munna da kasancewa a wannan guri, saboda gurin wa'azi guri ne wanda malaiku rahama suke sauka a gurin. So ya taya mu munna ya ce yana fatan yanda Allah ya hada mu a nan, Allah ya hada mu a aljanna kamar haka. Kuma yana da jaddadawa duk wanda yake da wata abu ko wani neman wani taimako ko wani abu, kullun kofa a bude take, kuwa ka ji kawai a gida kake, zaka iya zuwa insha Allah. Inda har da yanda da yiwuwar taimakon da za a baka, za a bayar insha Allah. So
arkadaşlar, şimdi anladığım kadarıyla hocamızın burada bir sohbeti gerçekleşecek. Ben hem çok bölmek, dağıtmak istemiyorum konuyu, meseleyi. Ufak birkaç tavsiyede bulunmak isterim müsaadenizle. Sizler birçok eğitim hayatına devam eden insana göre farklı durumdasınız. Evvela bunu anlamanız gerekiyor. Farklı bir ülkede eğitim alıyorsunuz. Ülkenizde onlarca, yüzlerce, milyonlarca genç var sizin yaşıtınız. Ve şu anda dünyada önemli bir ülkede, çok önemli üniversitelerde, önemli bölümlerde üniversite hayatınızı devam ettiriyorsunuz. Evvela bunun ne demek olduğunu farkına varmanız lazım. Okuldan çıktınız. Şu an itibariyle önce ailenizin, ülkenizin, ümmetin, insanlığın sizden beklentileri sizin gibi diğer arkadaşlara göre daha fazla. Ülkesinde bulunan arkadaşlara göre. Sizden beklentiler daha büyük. Bu sorumluluğu hissetmeniz lazım. Burada birinci olarak eğitim maksadıyla buraya geldiğiniz için ilk meseleniz sizin okulunuz, eğitim hayatınız. Bunu layıkıyla tamamlamanız lazım. Ama sadece üniversite ile de Türkiye ile olan ilişkinizi sınırlandırmamanız gerekiyor. Türkiye sivil toplum çalışmaları adına özel sektördeki farklı işbirliği yapabileceğiniz, çalışabileceğiniz alanlar adına zengin bir ülke. Bunları fark etmeniz lazım, bunları araştırmanız lazım. Bunun için de bu şekilde birlikte faaliyetler yapmak güzel ama sadece kendi ülkenizden olan, kendi aynı dili konuştuğunuz arkadaşlardan daha ötesini gerçekleştirmeniz lazım. Bu bizim birliğimizin bu anlamda programları daha fazla geliştirmesi lazım. Farklı ülkelerle ortak programlar yapması lazım. Türk gençleriyle ortak programlar yapması lazım ki dışarı çıktığınızı sadece üniversite boyutuyla değil, hayatın tüm alanında anlamanız gerekiyor. Buna göre de aileniz için, kendiniz için, ülkeniz için çözümler bulmanız gerekiyor. Bu hususta sizleri farkında olmaya davet ediyorum. Bu mesele mühim olduğu için kısaca buna değineyim. Sonrasında hocama bırakmak isterim sözü.
Atakaice yayi magana ya ce ya kamata a matasa ƴan uwanmu ya ce mu kalli a ƙasashen da muka tashi. Ba kuwa Allah ya bawa damar da muka samu wata fitowa mu zo mu karatu mu haɗu da mutane daga ƙasashe daban-daban. To yana ba mu shawarar yanda muka zo mu yi ƙoƙari mu samar da wani canji ko soyayya a ƙasashen da muka fito. Ya zama cewa kawai karatu ake zo yi kawai a duk wasu bangarori daban-daban. Kuma idan an gama karatun ka a ce kawai za a koma a wannan. Idan a duba wasu damammaki wanda ake da su akwai a ƙasa ko na karatu ko na yin aiki ko wani abu da sauransu. Kuma again akwai na da mamanta wasu abubuwa kaɗan. To kusan dai abin da ya magana kenan akai. So ya ce dai ba da ɓata kada ya cika mu da surutu za mu iya fara program ɗin mu insha Allah. To
Thank you so much.
Thank you so much.
Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا ويسددنا ويبارك لنا في أمرنا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ɗan uwana musulmi ɗalibai da mazauna garin Istanbul a ɗaya daga cikin manyan birane na wannan ƙasa ta Turki ina mana lalle maraba da haɗuwanmu a wannan wuri a wannan rana ta biyu ga watan Septemba shekara ta 2026 barkamu da haduwa a wannan ɗakin taro na wannan babban birni a Istanbul gidan hadin kan ɗalibai gaba ɗaya na duniya an saurari jawabi daga shugaban wannan gida kuma ya karɓe mu hannu bibbiyu muna masa addu'a Allah ya saka masa alkhairi kuma ya bashi lada ko kuma da kuka ajiye ayyukan ku da uzurorin ku kuka zo muka da anan da mai zumunci mu gaisa Allah ya yi muku albarka ya saka muku da alkhairi da waɗanda suke jin mu daga nesa ba su samu zuwa ba saboda uzuri na aiki ko makaranta duka muna yi wa juna fata alheri abinda zamu tattauna akai a takaici shine wata masifa da take damun al'umma kuma alheri at the same time zaka iya cewa tana iya zamantawa masifa ina nufin ibtila'i jarrabawa da kuma alheri da cin moriya da take wato muke rayuwa da ita a wannan zamani musamman dalibai ko musamman matasa shine matsalar social media da irin yadda ta wafce wasu ta tafi da su da kuma yanda wasu suke cin moriyarta me yasa muka zabi mu muku wannan magana saboda yanzu kuke gabar rayuwar ku yanzu kuke tashi kuma al'umma ku suna da buƙatar ku idan mutum yayi wasa sai ga abin da ya kawo shi karatu a kasar bai yi ba wannan fitina ta tafi da shi kamar yanda ruwa yake ambaliya ya tafi da wanda kwanan sa ya kare abu na farko dai duk inda mutum musulmi yake ya kamata ya san muhimmancin lokacin sa kuma ya san muhimmancin rayuwarsa ya kuma san muhimmancin gobensa ya kuma san damuwar da zai tafi ya bari bayan ya bar duniya sannan duk inda musulmi yake dalibi yake ko kuma wani matashi ko dattijo ya kamata fa yayi wa kansa tsari ya san inda yake shiga inda yake fita babu abin da muke asarar sa da wurwuri kullum irin matsalar lokaci lokaci yana cin mana amma wallahi da yawan ku matasa ne ba za ku gane wannan illar ba Allah ya sauke sai mutum ya gama karatun sa ya koma gida ko kuma lokacin da ya gama ya samu aiki zaka tuna lokacin da ka bari wannan wayar ta bata maka shi wannan wayar ina jiye maka tsoron kar ka zo kai da na sani akan wani abin da ka bari kuma ba za ka iya dawo da shi ba idan nono ya zube daga hantsar dabba to duk duniya ba wanda ya ise mai da wannan nonon ta hantsar dabba mutunci madara ne idan ya zube ba a iya diban sa duk lokacin da madara ta zube a ƙasa to duk irin cokalin da ka zo da shi da tsumman da ka zo da shi ba za ka iya ɗebe madaran da madon sai ka bata da yawa akwai waɗanda rayuwarsu take tafiya ba tare da sun kula da lokaci ba Allah ya rantsuwa da lokaci a'udhu billahi minash shaitanir rajim wal 'asr innal insana lafi khusr Allah ya rantsi da lokaci lalle dan adam mutum al insan yana cikin hasara da tabewa amma banda wanda yayi imani ya aikata aiki mai kyau illal ladina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri suka yi aiki na ƙwarai suka yi wasiya da gaskiya suka yi wasiya da haƙuri me yasa na bude mana da wannan aya ko wannan sura saboda babban abinda social media take yi wa yaro matashi a yau shine cinye masa lokaci wanda zamu yi bayani in Allah ya so yadda musamman wanda ya bari ta cinye mai lokaci bai amfana da wannan lokaci ba kuma musamman wanda yake matashi ne wanda a yanzu ana bukata ka a rayuwa bayan wannan ƴan uwa na ku gane duk wani abin da yazo na duniya na ci gaba to mu muna kwatanta shi ne da mu matsayin mu shin wannan ci gaban ba tsantsa gaba ɗaya ci gaban ne ko ku akwai sharri a cikin sa sannan ta ya zamu iya cin moriyar wannan ci gaba sannan kuma ta ina zamu iya gujewa illolin da bature ya sama wannan ci gaba da ya kawo mana masana suna cewa duk wani abu da kaga bature ya kawo maka yana fa da manufa sai da planning ni ne da kai baki muna yin abubuwa mu ba ma lissafi sai kadan da aka ku sani suna da manufa akan mu kuma sun san me yasa suke kawo waɗannan abubuwa suna wafce waɗanda za su wafce abun lura na farko anan shine ya kamata ka sani wannan social media da kake mu'amala da ita ita take sarrafa ka ko kai kake sarrafa ta. Wannan tambaya ce mai kyau. Ita take sarrafa ka ko kai kake sarrafa ta? Kai ne kake yin amfani da ita yanda ka ga dama, ko ko ita ce take jan ka inda ta ga dama? To wanda ya ci moriyan social media a yau shine wanda shi yake sarrafa social media din, shi yake yin abin da ya ga dama da ita, ko yake sa ta yi masa abin da yake so. Amma wanda ya asara a cikin mu shine wanda ya bari social media ta zama ita take juya shi, take kuma sarrafa shi. Muna da kalubale da ya kamata mu yi kokari mu kiyaye a dukkan kwanakin mu na sati dangane da mu'amala da wannan abin, saboda mu a matsayin mu na musulmi. Na'am, ba wani malami mai wa'azi da ya isa raba mutane da mu'amala social media yau, dan duniya ta canja gaba ɗaya, ma ta fada akan wannan. To amma dama mu musulmi duk abin da yazo mana sai mu duba mu ga moriyar sa, mu ci moriyar, sai mu ga sharrin sa sai mu guje. Malaman addini da mutane wayayyu masu manufa su ne suke fadakar da al'umma su gane sharrin da ke ciki a guje shi, su kuma gane alherin da ke ciki a ci moriyar sa. Amma duk wanda zai mu'amala da waɗannan kafofi na sada zumunta na zamani, to ya kamata ya raba kwanakin sa kamar haka. Na farko, kai kokari alal aqalli a rana daya ka rage ko ka takaice da bincika shafuka da suke bata lokacinka, ka rage guda 10 a cikin shafukan da kake shiga a matsayinka na musulmi ko dalibi ko matashi, wanda suna bata maka lokaci ba su da wani amfani a duniyar ka ko da lahira, wallahi ba za su irgu ba. Amma shawara ta gare ka, yi kokari ka rage 10 kullun, kai kokari ka rage 10 kwana na biyu, kai kokari ka samu ka zabi shafuka guda 10 a cikin kafafan nan na zamani na social media, zabi guda 10 wanda za su yi maka amfani wajen bunkasa iliminka, ko su bunkasa maka sana'arka, ko su bunkasa maka addininka, ko su bunkasa maka zumuntarka. Abu na uku, kwana na uku kenan, kai kokari ka samu mintuna kamar 30 wanda koyan wani abu za ka yi. Kullun ka samu minti 30 wanda shi kuma wani ilimi ne da baka san shi ba, za ka amfana a cikin social media. Daga nan ne za ka building capacity dinka, za ka gina kanka, ka ware wa kanka, za ka zaɓi wasu mintuna 30 wanda kai karuwa za ka yi da wannan datar ka, bata tafi a banza ba, waya da ka siya mai tsada bai tafi a banza ba. Wannan koyo ne kawai za ka yi na minti 30. Idan kai wannan ka lissafa a shekara, ko da a sati ɗaya ne kake wannan, za ka ga alherin da social media za ta baka. Abu na hudu, kwana na hudu, ka ƙirƙiro wani abu guda ɗaya mai amfani a cikin social media, maimakon kai ta kallo, to yi kokari kai creating, kai ƙirƙirar wani abu wanda zai amfane ka ko ya amfani wani. Kuma za ka iya idan kana da wayewa. Sannan kuma abu na biyar, ko kwana na biyar, kai kokari ka nemi wata dama a cikin social media. Ana samun damammaki, damar amma ta gaskiya ba ta ƙarya ba, wanda za ka rinka samun taimako kamar tallafin karatu. Duk wanda yake bin social media da gaske, idan yana so ya ci moriya, akwai inda zai shiga ya nemo tallafin karatu, ko a kansa, ko kuma ga ɗan uwansa, ko ƙaninsa, ko jama'arsa. Ka shiga kai wannan bincike dan ka nemo wata dama ta tallafin karatu, ko fita wani courses. Akwai kamfanoni, akwai masu neman taimakon mutane da suke sakin courses free, su baka kudin jirgi, su baka kudin hotel, su koya maka wani course da zaka karu a rayuwa ba tare da ka biya ko kobo ba. Kai wasu ma daga ciki sai an hada maka pocket money, idan ka zo zaka dawo kasar ka ba tare da sun san launin fatarka ba tare da sun lura da bambancin addini ko wani makamanci wannan ba akwai su neman customers ga dan kasuwa yi kokari ka shiga sai social media kana yaya zaka nemi customers da za su bunkasa maka sana'a ka sayan ka da sayarwanka kai yi amfani da social media ka nemi aiki ana iya neman aiki da social media kana iya tura qualification ɗinka kana iya tura CV ɗinka CV naka curriculum vitae ɗinka wa kamfanoni wa ma'aikatu ka saki bayan wasu shekaru kaga an neme ka kwanan nan a Ingila bai fi sati ɗaya ba wani yake bani labari cewa yana aiki a wata ma'aikata sai aka ce ya daina yin sallah saboda yana ci musu lokacin aikin su a sallar da yake sai ce gaskiya ba zai iya compromise akan yazo yayi aiki ba zai sallah ba sai suka ce to ya zaba ko ya ci gaba da aiki baturen yace to ka je ka hada sallolin rana guda in ka koma gida ka je ka yi su gaba daya yace juma'a kuma ka rinka bari ranar juma'an da daddare sai ka sallar juma'an ka Tai Bature ne shi bai sani ba. Yace yana samun kudi sosai. Yace gaskiya ba zai iya daina zuwa sallah ba. Ya yadda a cire hours din da yayi da minutes da yayi na lokutan sallah kar a biya shi kudi. Suka ce a suna losing money any minutes, any 10 minutes they are losing money akan tafiyan da yake. Ka san su suna counting minutes ne da kuma lissafin abin da za su samu. Ce wallahi na zo ne kawai sai ga kamfanin nan sun turo mai takarda sun sakin din sa an kore shi daga aiki sai yace alhamdulillah yace Allah na gode maka da kasa aka kore ni saboda sallah a matsayina na musulmi dalibi ne yayi karatu a kasan ya nemi aiki suka dauke shi yace wallahi malam ban je ko ina ba ina cikin jimami da damuwa ina ta neman aiki kawai yana duba email din sa wallahi sai ya ga wani ai company ya turo masa aka ce ina kake ana email din ma ya dade aka turo masa mun dauke ka aiki kuma you can put any condition you like duk condition da kake so ka saka sun ga qualification din sa sun ga working experience din sa kuma har da inda kamfanin da suka kore shi din ya saka cewa yana aiki to date cikin yace abuwan da aka bashi malam yace akwai mota sabuwa guda biyu daya tasa daya ta matarsa yace da wasu kudi makudan kudi da aka ce ba da account ne ajiye saboda yayi gyaran gida sannan yace da albashin da ya ninninka wannan yace a ina ya samu wannan sai ya tuno ashe a cikin yawon da yake a social media ya tuttura CVs din sa wasu ma'aikatu da wasu kasashe yayi shiru yana zaune yanzu dan Allah wannan matashin bai ci moriyar social media ba yace kuma naje ne sharadi nace duk juma'a ba zan yi aiki ba suka ce sun yadda yace kuma duk lokacin sallah zai fita za a bashi minti 10 yace ba kuna ba da lokacin shan taba ba kullun yace yace to shi baya shan taba amma a maimakon shan taba zai je sallah me ya jawo masa wannan amfani social media da ya amfani da ita in a appropriate way dan haka mu yi kokari mu amfana rana ta 7 shine ka ruwa lokacin kallon ka kai kan kallace kallacen da kake yi wai kwana nawa ka awa nawa kake barawa kullun kada mutum ya zo ya dauki waya ya debe a wannan sa kai kullun kallo kake yi da ka kalla me ka kalla kuma me ka ƙara da shi ka tambaya shin menene abin da ka ƙara da shi to idan mutum ya yi wa kansa wannan lissafi sai shi moriya kuma zai samu ribar waɗannan kafafe na sadarwa da muke tare da su yau da gobe gabar magana ta biyu shine matsaloli ƴan uwana musulmi duk inda musulmi yake yayi kokari ya kauce wa matsala a rayuwarsa duk abin da zai jefa ka cikin damuwa kar ka shige shi kuma duk yanda zaka iya kare kanka da fadawa kowace matsala ne kai kokari ka kare kanka ka rike wannan a matsayin ka'ida dan zai taimake ka a cigaban rayuwarka kuma ya haskaka maka hanya. Daga cikin matsalolin wannan kafafe na sada zumunta na zamani akwai bata lokaci na banza, zaka iya diban awa uku, awa hudu kana ta dube dube, kana jiyejiye, ka ji haram, ka ji kida, ka kalli tsiraici, ka kashe idanka, kana wasting energy idanka for nothing without benefiting anything. Awa hudu, awa biyar, akwai binciken da wasu mutane suka yi a ɗaya daga cikin ƙasashen mu na ainihin wato Larabawa, suka ce mafi yawan matasa irin ku sun bincika a ƙasar, idan ka kasa su kashi 100 lokacin su kashi 90% na lokacin su gaba ɗaya social media yake karewa, kashi 10 a cikin 10 to akwai kashi 2-3 da suke barwa na bacci, akwai kuma kashi 7 ko kashi 8 da suke sa sauran al'amuran su, amma gaba ɗaya lokacin su a cikin social media. Bincike ne akai saboda ana iya gane shekaran kowa ta wayarka, yaushe ka shiga online, aka fitar da wannan risalin. Bincike ya nuna cewa yau daga cikin matsalolin wannan kafafen sadarwa, ɗalibai ba sa iya cin jarrabawa a makarantu, a jami'o'i da kwalejoji, irin yadda a shekarun baya da babu wannan harka suke cin jarrabawa. Zaka ga yaro mai kwazo yana zuwa da AAA, amma tunda yana da wannan abar kullun ita ce a hannunsa, to zai wayi gari, zai dawo yana daukan BCD. Automatic breakdown, automatic fall down aka samu na harkar cin jarrabawa. Yara ƙanana masu zana jarrabawar gama sakandare yawanci ba sa iya cin jarrabawar saboda waɗannan matsaloli. Iyayensu sun jarrabe su da wayoyi manya-manya, suna riƙe da su, ita take ana ai karatun. Da ma za a yi amfani da wayar ne ai karatu, to da an samu cigaba. Wannan ku ɗauke ta a matsayin matsala. Kuma kai uba, ka tuna lalle ɗanka kashe shi kake yi, kuma dankofar da shi kake yi, yayin da yana da ƙarancin shekaru bai mallaki hankalin kansa ba, ka mallaka masa wannan babbar waya, ka zuba masa kuɗin data. Wallahi wani bawan Allah, babban mutum ne, aka ce duk wata yaronsa yana sa masa kuɗi kawai, ƙaramin yaro naira 100,000 yake zuba masa a Najeriya kenan. Yace wannan na data ne a wata, wanda wannan data ta 100,000 nan zai iya amfani da ita a shekara wallahi, amma a wata yake sa masa wannan 100,000 ɗin nan. Wannan wani basic abu ne da duk watan duniya zai tura wa yaro, amma fa shi babban ma'aikacin gwamnati ne, kuma ba da wannan tsarin yazo ya samu wannan matsayi ba. Da haka yaron kwana yake yana yawo a YouTube, kwana yake yana TikTok, kwana yake rayuwarsa ta canja gabaki daya. Ko uban da yake masa magana waya ne a hannunsa, kamar yadda yau zaka ga da yawa cikin yaran mu haka ake. Mu ga yawa kanmu gaskiya ku dalibai, kuma mu ga yawa kanmu gaskiya dan mu taimaki kanmu, mu agazawa kanmu. Sannan daga cikin asara a cikin social media din nan ko kafafen sadarwa na zamani, har saye da sayarwa da ciniki ake, ana iya samun kaya masu araha, amma yaro yana dauke da waya sai dai ya ji kida ko waka ko ya kalli tsiraici, ga wani abu da zai iya siyansa da wannan wayar, zai iya siyansa watakila a 30,000, amma saboda rashin wayewa da amfani da ita din zai iya zuwa ya je kasuwa ya sayi wannan abin a naira 75,000, wanda da ya zauna a ɗakinsa da kuɗin delivery da komai ba zai fi masa 40,000 ba, amma zai tafi kasuwa ya je sayi wannan kayan a naira 75,000. Wannan ba ƙaramar asara ba ce, kuma ba ƙaramin tabewa ba ne. Nawa abu nawa ka taɓa saya wanda kake da bukata, kuma da yawan abin da kake da bukata zaka iya samun shi a cikin wannan wayar taka da kake mu'amala. Sannan kuma lalata tarbiyar manya da yara gabaki ɗaya duk a cikin social media, neman mata duk a cikin social media, zinace-zinace duk a cikin social media, koyan luwaɗi duk a cikin social media babu abin da ba a koya na sharri da masifa abin da yaro bai sani ba duka zai iya koya a ciki cikin sauki kuma da ɗan kudin data kadan ba mai yawa ba wallahi wannan ba karamar masifa bane yara sun lalace yau sun samu matsalar tarbiya manya ma sun lalace aure yana ta mutuwa saboda wannan kalle kalle da wannan danna danne da ainihin wato matan aure suke wani yace kullun ya dawo gida baya samun kan matarsa kawai kanta yana kan waya kullun ne in ya dawo gida tana taba tabe in ya mata magana kanta yana kan waya idan ya kira ta kanta yana kan waya idan kitchen ta je kanta yana kan waya ban daki ma yanzu wallahi tallahi da waya ake shiga wanka mutum zai yi wanka sai ya ajiye waya yana kallon wani abu yana dubo wani abu daman maganar ba haya ko tsugunu wannan sanannen abu ne mutum ya tsuguna akan abun tsugunansa yana duba waya ta cinye mana lokaci a makabarta wallahi tallahi makabarta ana binne mamaci zaka ga waɗanda suka raka gawan kowa kansa yana kan waya kuma ba kowa bane a lokacin yake kallon wa'azi ba kuma kowa bane yake kallon abin da zai tunatar da shi zai iya ma baban shi ne ya mutu zai iya ma kakansa ne ya mutu zai iya matarsa ne duka a ciki ana yi ina fadin wannan saboda iyaye duk wanda ya dauki waya ya ba wa ɗansa a yau ya sani akwai inda zai shiga ya koyi luwadi kungiyar masu yada luwadi kungiyar ƴan madugo yarinyar da ka bata babbar waya kace ta shiga daki ta kwanta ta shiga bargo ta bude ka sa mata data ko ka sa mata wifi a gida yar ka budurwa wallahi akwai inda za ta koyi madugo neman mata akwai inda ake koyan zinace zinace kai wallahi haddasa ta wannan duniyar fa ta internet babu abun da babu da sharri da alheri akwai ya danganta ga yanda kai amfani da wannan waya da take hannunka kuma ka sani duk abin da ka sa a idanka ka kalla wallahi tallahi sai Allah ya tambaye ka akan duk abin da ka kalla ya Allah ka yafe mana inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula da ji sai an tambaye ka me ka ji gani sai an tambaye ka me ka gani zuciyarka abinda ta kulla maka kai aiki da shi wallahi sai Allah ya tambaye ka ka kalla da yawa ko ka bari ridda da yawa wasu ta dalilin social media suna ridda su bar addini sun shiga wasu kungiyoyi da suke nuna musu ba Allah suke nuna musu ba addini suna nuna musu bin musulunci takurawa kai ne kai akwai waɗanda suke ganin kristanci ma da za ka yi ma shi ma bata lokaci ne babu wani dalili a kai wallahi mun samu matasa da yawa waɗanda wallahi imaninsu ya bare saboda mu'amala da wannan kafafe na sadarwa na zamani bar maganan koyi da yahudawa koyi da nasara mutum ya wayi gari ya tashi daga tarbiyyar islama ya koma kan tarbiyyar yahudu saboda wannan wayar da take hannunsa yake mu'amala da ita ya zama ba nasare ba tare da ya farga ba ya zama kirista ba tare da ya farga ba ya zama ba yahude ba tare da ya farga ba ko bai fito ya fada ba mu'amalarsa da aikinsa ya tattabbatar da haka ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'd Allah ya gaya mana mu musulmi kar mu rike yahuda da nasara matsayin waliyai kuma matsayin masoya to idan kai wasa suna da hanyoyi da yawa da za su nuna maka kyan addinin su kazantar maka da naka addinin a cikin internet a cikin social media akwai inda ake zagin Allah akwai shafin da idan ka je Allah ake zagi akwai inda ake zagin annabi Muhammadu akwai inda ake zagin addinin musulunci akwai inda ake comparison sai a kawo koyarwar musulunci a kawo kishiyar musuluncin sai a nuna alheri da morewa da jin dadi da rashin takurawa yana ɗaya bangaren kai da kanka zaka rinka jojin daga baya sai ka wayi gari wani shi ya wayi gari kawai sai ga dan uwansa ya daina sallah ya waye gari ba wa'azi aka masa ba komai ba zuwa yayi je shi ga je gano daka ku kalla da yawa ko ku kalla kadan ya ku matasa ku rike tarbiyar ku ku kula da kyau ku ci moriyar amfanin amma kada ku bari sharrin ya ja ku ya da propaganda da tallata ra'ayi na banza duk a cikin social media akwai yanzu mutum idan yana so ya da propaganda labarin ƙarya a rudar da mutane yanzu da ya shiga ya zauna a dakin sa kawai yana selfie ko yana video zai yada kuma abun yazo ya duba mamaki kaga an kawo sojoji ana ta sa tsaro ana kula a gari ko ana ta tsare guri ko ai kokarin kama wasu da basan hawa basan sauka ba duka wannan ana yi video na ƙarya shirye video na ƙarya yau an waye gari saboda wannan kafafe na zamani video ma ya fara zaman ba dalili bane na hujja ka cewa ne yayi yanzu ne dinnan da nake muku wannan wa'azi ana iya daukan muryata a dauki hoto na da fuska na da irin yanda nake yi a cire wannan maganar da nake yi a juya maganar nan da nake a sa in rika zagin Allah ko in rika zagin annabi ba wani abu ne mai wahala ba wanda suka bari da computer suna iya yi da waya suna iya yi ana iya daukan wani yana zina gashi yana zina sai a ciro kanka a ciyanke kansa a hoto a dora kanka kuma a bidiyon a nuna gashi nan shine a ce ah wallahi wane ne inna lillahi an yi a kasar mu mun gani an samu wasu malamai na addini shahararru aka cire mai riga aka masa tsirara aka samu wani bidiyon wani da aka kama yana zina da wata CCTV kamera ta dauka an dauka da hoto aka saka hoton wannan malami akai ta yadawa waɗanda ba su sani ba kafin ka farga ya sha tsinuwa da la'anta ni da kai mu da muka san ana irin wannan mu nawa ne mutumin kauye fa mutumin da yake birni ma bai waye ba fa mata da suke cikin gidaje fa za a iya dental image za a iya zubar da mutuncin mutum a cikin wannan harka ta kafafan sadarwa na zamani kuma wani yana iya amfani da wannan ya ci mutuncin wani dan ya samu kuɗi dole ne mu musulmi mu zama wayayyu yayin da muke mu'amala da wannan kafafe na sadarwa dan kar ya zama muna ainihin wato yi musu hidima muna yada sharri kuma yazo ya zama mana bala'i a ranar tashi alkiyama labaran ƙarya kam dama a cike suke da kanka zaka dauke wayar kamalan da safe kana ganin labari kai ta sharin na rantsa muku da Allah daya Allah ya mana afuwa duk wanda ya danna shiya akan wani labari ya tabbatar a gaban Allah sai ya tsaya yayi wa Allah bayanin gaskiyar wannan abun ya yadda ne ya tura saboda wani ma zai tura kuma kowane mutum matsayinsa shi ake amfani da shi yayin da ya yada wani magana duk wanda ya yadda da kai ya duba shafin ka ka saka wani zance to ya karbi wannan ina kira ga mutanen kirki ina kira ga malaman addini ina kira ga manya-manyan yan siyasa ku yi kokari ku kiyaye ku sa masu kula muku da shafukan ku a daina yada muku labaran da baku tabbatar ba ko hotuna waɗanda baku tabbatar ba dan fatusbihu ala ma fa'altum nadimin kada ku waye gari kuna nadama akan wannan kenan kowannen ku ya kamata ku kula da shafin sa kar a zo a dauko maka wani labarin da ba haka bane a tura maka yazo ya zama maka masifa dan duk wanda ya ganshi a shafin ka kawai ya dauka ka yadda ne ka aminta sannan kuma damfara cin zarafin mutane duk yana daga cikin illoli na kafofin sadarwa na wannan zamani yan damfara sun cika social media yan yaudara sun cika social media mutum zai zo ya rantse da Allah ya daga alqur'ani izu 60 yayi bayani ya yaudari yan uwansa ya faɗi wani abin da wallahi tallahi ba haka yake ba tallan makarantu na ƙarya mutum ya creating wasu makarantu ya ce yana da hanyar scholarship a ƙasa kaza wannan mumun san da wannan yara su yi ta tura kuɗi 500,000 miliyan 1 miliyan 2 za a sama masa makaranta a Cyprus za a sama masa makaranta a Ingila za a sama masa makaranta a Turkey za a sama makaranta a America za a sama makaranta a Germany wallahi malan suna nan yan damfara wannan misali ɗaya ne a matsayin ku na ɗalibai don ku sani kuma wasu din suna cikin wasu ƙasashe suna baka ratu suke kirkirar wannan saboda sun kware
da wannan hanya ta rashin gaskiya da kuma cin amana ayi ta karban kudin mutane wani yaro nan yahu ya kira ni shi da ya kira ni bawan Allah yana kallon wa'azzuka ne a YouTube sai ce kai bari ya kira malamin nan yayi masa addu'a yana so ayi masa addu'a ya kira ni kuma kansa tsaye tsakaninsa da Allah sai nace waye kai sai ce shi kaza yake a ƙasa kaza yake yace me sana'ar ka yace shi aikin yahu yake sai nace mata me yahu kai mun bayani menene yahu ye mun bayani yace suna damfaran mutane suna shiga cikin account din mutane suna cire kuɗi sannan kuma yana damfaran ƴan mata a haka yana shiga yana soyayya da ƴan mata suna turo masa abubuwa abubuwa da yace hanyoyin samun kuɗin su yace ba za su irgo ba yace abin da ya dame shi ya ga kasuwar sa ta yi ƙasa ne a yanzu yace yana kallon wa'azi na shi ba a Najeriya yake ba yace yana kallon wa'azi na yana so in yi masa addu'a Allah ya kawo kasuwa wallahi wani abun ko wata ɗaya ba yi ba nace to alhamdulillah Allah ya sa ma kana wannan sana'ar kuma kana iya bin YouTube ka ji wa'azi yace kullun na bude sai na bi wa'azinka don Allah akwai wata addu'a da za a yi na rinka ciniki nace to sai na gama ni wannan ta ina ma zan kamo masa bayani ne tukunna wallahi kuma yaro ne matashi malam ko aure bai yi ba yace ya samu kuɗi ya tara kuɗi da yawa ta wannan harkar kuma ya ƙware sai na fara masa wa'azi nace mai yaji tsoron Allah sana'ar ma ita ma ta haramun ce bata halatta ba ya kokari ya daina yace Allah shi bai ma san wai haramun bane ba wallahi abin mamaki malam to malam duk wanda bai je makaranta ba wanda bai zauna tare da masu addini ba yana rayuwa ne a wurin mutane da suke corrupted irin sa ya za a iya gane yace to ya gode shine sai na ba shi shawarwari ya zai samu kuɗi da wannan ƙwarewa ta sa wanda zan kawo muku su a matsayin misalai insha Allah ta'ala ana amfani da social media wajen tada hankalin al'umma illa ce jefa tsoro a cikin al'umma illa ce sannan kuma saka hada fada duk ana iya yi da misalai masu tarin yawa wallahi ana iya yin fada da bindiga ana iya yaki ana ko kwanan nan an kawo mini wani case wani ya shiga shafinsa yayi zage-zage ya zazzagi danginsa ya zagi ƴan uwansa ya zagi wasu masu kuɗi a cikin family ɗinsa kuma a shafinsa kuma ya rubuta kwanan wata kuma ya ce shi ne wallahi sai da aka zo aka duba ashe hakin shafin nasa aka yi wannan abu mutanen an yi sun ki su yadda saboda labarin ya riga zama baran wanda aka zagan an ji an nuna masa kuma a ce kaga shafin wane ne shi yake kaza wani ne kuma makiyinsa ya shiga shafin sai ya je masa wannan abu to duka wannan hanyoyi ne na lalacewa wataƙila wani abu ya shi kuɗi ya je ko kuma kai kanka in shafin ka ya samu sanuwa a baka kuɗi ka je ka zagi wani ɗan siyasa saboda wata manufa kuma daga baya ka zo kuma ka yabe shi in ya biya ka duka ana yi ko ka yabi ƙarya ga ƙarya nan amma a social media sai wani ya fito ya ce maka ita gaskiya ne kuma a yi ta binsa saboda mutane kwakwalensu daban-daban ne duka wannan yana faruwa ya koyan uwana daga ƙarshe 'yan siyasa marasa manufa daga cikin 'yan siyasa mu suna amfani da wasu yara matasa marasa aikin yi su ɗora su a social media suna zuwa suna yaban ƙarya abinda ba su yi ba a ce su yi wannan wata masifa ce mu dai da take damun musamman kace a Najeriya wallahi malam idan mutum yana so ya tada kura yara zai samu kuri ya ba su kuɗi wanda suka ƙware suna da followers ko a gida Najeriya ko a waje sun zama wato kaman wasu celebrities dan ka siyasa yakan iya kiransu ko a waya ko baka da baka ko a hadu a wani hotel a yi lissafin ga abin da za a bashi ƙarya a ce yayi magana akai tunda ya zama celebrity ya zama ana bin sa ya fito YouTube ya faɗi ƙarya ya fito Facebook din sa yayi rubutu mai kyau ya yabi ƙarya ya gyara baki ya mai da shi fari duka wannan yaran mu da yawa yau daga cikin social media suna neman kudi da wannan. Wani yana neman salwa ne ya zama popular a cikin harkar social media saboda me ya nemi kudi ta haram. Wani yana iya shigan banza dan ya saba da wannan shigan banza, a saba da shi dan a rinka ganin sa ana dariya yazo ya kawo sako. Kamar yadda kuma ake amfani da yan social media a yau, yara matasa da ku nake, a yau akan dauke ku a samu mutumin kirki ku zage shi. Yanda ka san mawaka mai waka mawaki da ya san yana da mabiya, sai a bashi kudi ya zagi mutumin kirki, a bashi kudi yayi ƙarya. Dama Allah ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhumul ghawun alam tara annahum fi kulli wadin yahimun wa annahum yaquluna ma la yaf'alun. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce halakakku su suke bin mawaka, amma yau idan da za ku duba karkashin shafin mawakan mu za ku ga mabiyansu miliyoyi ne, amma in kun bi shafin malamin addini in ya ci sa'a ya samu 100,000 ko 200,000, amma mawaki magaryaci, mawaki mayaudari, mawaki dan damfara, mawaki karuwa, in nace karuwa kowa bi yake yi kuma yana bin sa, zai samu mabiya sai a hada malamai 10 mawaki dai yafi su mabiya. To kaga yattabi'uhumul ghawuna din kenan. Da haka wannan mawaki da ya samu wannan kabuli idan bashi da tsoron Allah, to akan iya bashi kudi ya zagi mutumin kirki, a bashi kudi kuma ya bi mutumin banza, kuma su mabiyansa saboda tsabar san sa da suke saboda wakar sa, wannan wakar ta sa duk abin da ya fada kamar Qur'ani ne ya fada, duk abin da ya fada kamar Annabi Muhammad ne ya turo shi. Wannan daya daga cikin illoli da ainihin social media ke gadarwa, ake shiga cikin mutuncin masu mutunci, kuma ake zubar da kimar masu kima, sannan kuma mutanen banza suna shiga bargon mutanen kirki, a yaba su kuma su ta shiyarin. Wai yanzu mu a Najeriya lalacewar mu ta kai wai har ana iya kafa hujja da wai mawaki ya yabe ka, ko na gida yaban mawaki fa wai wai yabo ne, wai ai ga wani yana son wani, wai da mawaki za a nemi ƙura'a, da mawaki za a kada wani. Ai ku lalle yaran mu mun lalace, matasan mu mun lalace, dattawan mu ma mun lalace in dai mun zama wannan. Wanda Allah ya ce tabi'ul ghawuna, wanda Allah ya ce alam tara annahum fi kulli wadin yahimuna, Allah ya faɗi mummunan abu akan su, amma mu waye gari waɗannan su ne muke imitating, su muke koyi da su. Ku kula da kyau ya ku ƴan uwana matasa masu mu'amala da waɗannan kafafe. Idan na take zan ta muku bayani dangane da illolin wannan kafafe na sadarwa na zamani, sai mu kwana anan muna ta yi. Lalacewar tarbiya, canja tunani, canja addini. Yaro matashi yana gida, wallahi kaga ya daina sallah malam, ubansa yayyayi sai ga ya daina sallah, ya zama atheist sai ga ya daina azumi, sai ga ya daina kaza. Duka wannan yana iya faruwa mai tarin yawa, ku kula da kyau. Sannan abu na biyu akan wannan lecture shine, to tunda mun faɗi illoli, ɗalibi mai karatu ko matashi da yake ko ina a duniya, yaya za a yi mu twisting mu murda wannan social media, kafafen sadarwa na zamani, mu nemi kuɗi ko mu amfana da su? Menene hanyoyin amfanin su? Alhamdulillahi yana cikin magana ta adalci, akwai barna sosai a cikin social media, amma kuma akwai amfani a cikin social media. Ayi hakuri da bayani na saboda waɗanda suke da wancan ra'ayin. Akwai waɗanda suke da ra'ayin total condemnation na mu'amala da social media, total condemnation. Akwai kuma wasu total support, wanda wancan kuskure ne, wannan ma total support kuskure ne. Abinda yake na daidai shine ka waro dattin ciki, kai bayani, sannan kuma ka faɗi alkhairai da amfanin da ke ciki. a cikin social media ɗin uwana akwai ilmantarwa wayar da kan mutane cikin ainihin wato lokaci gajere duk wanda yake so ya ci moriya social media zai iya samun ilimi zaka iya koyon harshen turanci ba tare da kaje aji ba a cikin social media da datan ka da zaka saka kana zaune zaka shiga aji da wayanka ka jona shi a screen social media a ciki zaka iya samu yaro da yake medicine a jami'a yaron da yake engineering a jami'a yaron da yake karatu a na musulunci idan aka masa wani darasi bai gane ba zai iya zuwa ya nema a YouTube ya sace zai samu malamin da ya koyar da wannan wataƙila engineer ne shi civil engineer ne wataƙila shi kaza ne wataƙila shi kaza ne likita ne shi da yawa dalibai likitoci sukan je jami'a ana musu lecture da yaren China ko ana musu lecture da turanci amma da larabci su turanci suka iya sai su dawo gida su jefa wannan topic din sai su samu a YouTube an yi lecture gaba daya yanzu wannan yaro da ya bude wayarsa ko ya bude tablet din sa ya saurari lecture ya karo a YouTube bai amfana ba kaga ashe akwai amfani shirye-shirye na ainihin wato masu amfani duk suna nan ana samun hada zumunta a cikin social media kwarai kuwa a'a yanzu ta dalilin social media ne ai da muka sanar ai kuka zo muka hadu gashi namu zo mu gaisa mu shashayi da ba dan mun bude a waya mun gani ba da ba mu zo ba yanzu duk wanda bai bude shafin sa ba na dalibai inda aka tura wannan sanarwa ta wannan lecture bai zo ba ashe an hada zumunta kana iya kiran dan uwanka ko video call yana ingila kana chadi kana iya kiran babanka kana toki a yau ka kira babanka yana kauyen Dambata a Kano ko yana kauyen Kaduna kaga an yi zumunci kana neman aure yarinyarka baka iya ganinta kana iya kiranta ku yi waya ta ji muryarka ka ji muryarta wata kila zaka iya gaida malamin addininka wata kila zaka iya zumunci danginka ɗan uwan babanka ka tura musu WhatsApp kana musu gaisuwa ta Juma'a duka wannan mai wayo yana cin moriyar social media ya kashe datarsa saboda yayi silatul rahim bai qati'atul rahim ba fa la saytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum zaka iya sada zumunci da social media manzo Allah yace silu arhamakum ku sada zumunci kuma mai sada zumunci annabi yace Allah yana kara masa nisan gwana idan kana sada zumunci ko da kafa ko da waya ko da hoto ka sada zumunci Allah tabaaraka wa ta'ala zai kara maka nisan kwana in shekara 40 aka rubuta maka zaka iya samun shekara 50 ko 45 sannan sanin malaman addini da amfanuwa da ilimin su duka dalibi na kwarai wanda bai samu daman yin karatu a kasar sa ba ya fito Ingila karatu ya fito Germany karatu ya fito Turkey karatu yana China yana karatu in Allah ya so ya yadda sai in ya ga dama ne zai ci gaba da rayuwa a matsayin sa na dan boko zalla babu addini zaka bude shafin wani malami ka shiga duk karatun da malamin addinin nan yayi kana yi duk tafsirin da yayi a Najeriya a gaban ka ake yi kai idan ma baka iya gani a lokacin ba zaka iya saving din sa duk lokacin da gada baka gani Riyadus Salihin da aka yi za a yi da kai tafsirin Qur'ani na malam wani za a yi da kai fiqhu da aka karanta za a yi da kai yanzu malamai suna kokari duk abin da suke aikata suna dora shi a shafi saboda musamman irin ku dalibai da kuna rayuwa a kasar da ba ta musulunci ba wani lokacin kuna rayuwa a kasashen da watakila babu inda za ku je ku karatu addini watakila in a Kano kake ko a Kaduna ko a Maiduguri ko a Zaria zaka je ka halarci lecture zaka je ka bude littafi ka koyi ahlari da qawaidi da ishmawi amma yanzu lokacin ka ya riga ya kure da social media da wannan babbar wayar taka iPhone kaza Pro zaka iya amfanuwa da ita ka nemi ilimi wallahi zaka iya haddace Qur'ani ta social media zaka iya amfanuwa da wannan sannan ana yada da'awa ta social media wallahi ina shaida muku jama'a yawan karatukan da malamai suke a wannan zamani yanzu abinda ake amfanuwa hudu kaga miliyan 2 sun ganshi uku ba mamaki yanzu muna gama ka ga mutum 3,000-2,000 sun gani amma mu nan duka mu nawa ne ba mu da yawa wani yana gida yana zaune ya jona a YouTube din sa ya jona a Facebook din sa yana ji sosai yana shan shayi yana ji yana cikin sanyi yana ji ashe wannan alheri ne idan mun yi amfani da wannan kafafe na yada labarai na zamani da nan nake kiran wasu daga cikin malamai wadanda suna nan analog har yanzu ba zama digital ba su yi kokari ilimin da Allah ya ba su su taimakawa al'umma kafin su mutu su yada shi kowane zamani yana zuwa da alkhairansa da hanyoyin yada karatunsa da cassette ake bugawa mai zare a dauka ai ta yadawa aka daina cassette aka zo ana CD aka bar CD yanzu memory ake sawa memory ma yanzu bluetooth kawai in ka bude sai a tura maka kai yanzu kana zaune ma komai ma zaka iya tattarawa komai ana iya taskance shi to malamin da Allah ya masa ni'ima yake da ilimi ko da shi bai iya sarrafa ita wannan wayar ba ya bawa ƴaƴansa ko ya bawa almajiransa karka yi wa mutane rowar ilimin da Allah ya baka bariya bane haska dan saboda sautin ka ya tafi nesa ina ce ana saka loudspeaker a masallaci saboda makota su ji matan aure su ji ina ce ana hudubar juma'a a saka sauti saboda kowa ya ji shi ba wannan din kamar haka ne ai yayin da ka faɗi sako mutum 20 suka ji amma ga hanyar da zaka saka mutum 100 za su iya ji ina ga babu laifi ka saka wannan dan ka yada ilimi a taskance shi a karu wata za ta koyi addini ta dalilin ka wani kalma ɗaya da zaka faɗa zai amfana da abin da kike faɗa wannan akwai buƙatar masana social media da hanyoyin kafafen sadarwa ku rinka shirya lecture na musamman ku rinka gayyatar manya-manyan malamai a musu bayani dangane da amfanin wato yin amfani da wannan kafofi na sadarwa don yaɗa da'awa koyo da koyarwa da koyon sana'o'i da ilmummuka daban-daban duka a cikin wannan social media ana yi ga dalibin da ko yaro matashin da yake kokari in yana so ya amfana dauke wa kai kewa nisantan cakuduwa da mutanen banza idan da kana zuwa zaman majalisa ana zagin mutane ana hira yanzu da wayarka zaka iya zama ka samu abin da zai kifin ka busy har ma ka makara in ba kai da gaske ba amma kai kokari ka duba abin alheri kar ka duba abin sharri kenan wayar social media tana iya dauke maka kewa ka shiga inda zaka shiga ta dauke ma kewa kuma ka amfana wata kila ka koyi sana'a wata kila ka ji wa'azi wata kila wani abu na nishadantarwa da zaka iya amfanuwa da shi ta yadda Allah ya halatta mayar da martani akan munanan aqidu da miyagun manufofi yanzu za a iya samu wani mutumin banza ya fita ya zagi malaman addini ko ya ci mutuncinsa saboda yana da mutuncinsa saboda yana da masu sauraransa wataƙila kuɗi haka ba shi ɗan siyasa ne ya ba shi kuɗi ko a ɗauki wani malami mai matsayi da daraja a sa wani ya je ya zage shi ya mata shi ya faɗi abin da ba haka yake ba kai a matsayinka na matashi ɗan social media kai kuma kai ma sai ka kafa kyamararka sai ka mai da martani akan abin da wani ya faɗa ku nuna kuna son malamanku ku nuna kuma kuna ƙaunar malamanku ku nuna ba wa addinin ku kariya akwai abin da ko baka ja aya ba ko baka ja hadisi ba zaka bada depends zaka bada support zaka promoting manufofi masu kyau wataƙila wani yayi bayani a social media yana koyawa yara luwadi dange ne wataƙila wani yana koyawa ƴan mata kamar yadda aka samu wata yarinya kwanaki ta fito tana koyawa ƴan mata kin aure tana zagin aure tana cewa aure ba komai a ciki to wannan yana cikin bala'in social media ka je ka ga miliyoyin matan da suka bita ka je ka ga masu sauraranta amma alhamdulillah aka samu yaran mu matasa maza da mata wanda wasu malaman addinin ma manya ba su ma kula ta ba su yi magana akan ta ba akai ta maida mata martani suka dake ta suka lallasa ta a media ta yi shiru ba ta sake magana ba to kenan muna buƙatar matasa ƴan kota kwana ƴan social media wanda Allah ya sa wa albarka wa shafin su Allah ya sa wa alƙalamin su albarka Allah ya sa wa hoton su albarka Allah ya sa wa wayarsa albarka duk lokacin da wani ya taba addini kana zaune kai kamar da martani kai mai kaca-kaca ka nuna lalle addini yana da kariya saboda wani lokacin malam idan mutanen banza suna so su ci mutuncin mutumin kirki sai a dauko kaskantaccen mutum sai a sa ya zage shi wulakanta shi mutumin da yake figo ne a cikin al'umma to sai a ga wani comment za a yi ce ai bai da kima wannan in mun kashe shi ma ba abin da zai faru wallahi ana iya yi mutumin da yake da daraja sai a sa wani ya zage shi sai a ga me za a yi an zage shi idan an ga ba ai komai ba to sai kuma a zo a kashe shi kula da kyau fa za a yi raba ku da malaman ku za a yi cin mutuncin sarakunan ku za a yi cin mutuncin iyayen ku za a yi wulakanta bangaren ku da kasuwancin ku da wayewa da sauransu duka sai kun gane sai kun kula yanzu misali mu a Najeriya bincike ya nuna mana fimafimai da ake yi ɗan kudu suna yin fimafimai sai su fim suna daukan hoton Hausawa suna buga misali da shi ka gani duk illa social media ne amma ina yaran mu kwararru ƴan YouTube ina yaran mu ƴan TikTok ina ƴan TikTok din mu musulmi ina masu kishin addini ƴan Facebook din mu ina ƴan WhatsApp din mu ina ƴan kaza wallahi malam sai su sifin sai a saka mutun da dogon riga da rawani ya shiga ya sata a biyo shi ana dukan sa basu ce kai ba aushe barawo bane kai ba flatani amma ana nuna wa yara cewa ashe mai saka wannan rigan barawo ne akwai film din da akai aka sa wani game da sunan liman aka je aka kama shi yana zina akwai inda akai film ina da shi a wayata da aka kama wata mata da hijabi wallahi wani gurin da niqabi suna da wayo they are very smart suna daukan ainihin wato tarbiyar mu sai su lalata ta ta hanyar social media amma yaran mu suna bacci mu kawai rawa muka iya a TikTok mu kawai nuna tsuraici muka iya a TikTok ko tallata abun banza muka iya aka nuna yarinyan nan ashe idan ta shiga shago sai ta daga hijabin ta sai ta saka biskit sai ta daga sai ta saci magi sai aka zo aka biyo ta akwai ma wani abun da akai a gindin masallaci akai ga alamar masallaci abun mamaki sun gama da mu idan littattafan mu na social studies da zamu koya wa yara social studies ko civic education duk wani misali da za a yi in dai na gini ne sai ga an kawo hoton coci duk ba mu farga ba littattafan mu kulura na primary da secondary mu da wanda ake koyar da yara English language da reading and writing duk misalin da za a kawo yaro sai a kawo yaro da danzaro da gajeren wando da sifa irin tasu wata jila ma da cross a wuyansa idan mace ce sai a kawo ta tsirala da kirjinta mamanta a fili ta saka skirt gajere duk wata sifa ta matan kwarai ba za a sa namu ba a haka ake koya wa yaran mu social studies a haka ake koya wa yaran mu English language idan zaka bude duk wani textbook da zaka bude in Allah ya so yadda da ake sayarwa yara duk shekara ana sayarwa yara a secondary da junior secondary school dan Allah na baku assignment ku je ku duba ku gani misalan da ake ba sai sun fito sun kira sunan ka sun zage ka ba suna amfani da shi ma social media ne ai yada manufa ne in sun yi rubutu su zage mu idan sun yi film su zage mu a jaridun su kullun abinda zai iya bata mu a bangarorin mu abinda suke rubuta kenan idan kaga an ci mutuncin arewa ko an ci mutuncin addini su ne to mu ina namu jaridun na arewa na baka asamin a matsayin ka na dan Najeriya matashi dan social media ka irga mun lafiyayyun jaridu a Najeriya da kake da su masu karfi ka irga guda nawa ne a arewa guda nawa ne a kudu jarida ba ana yin jarida ne dan haka ba ana yin jarida ne dan yada manufa duk wani gidan jarida suna da hidden agenda nasu suna da agenda da agendar siyasa da agendar gwamnati da agendar shi gidan jaridan mu ina namu gidajen jaridan yanzu akwai online newspapers online magazines da ake ina yaran mu ɗan social media ina ɗan bokon mu ina masu turancin mu bokon ka da kai a Ingila bokon ka da kai a Germany bokon ka da kai a Turkey bokon ka da kai a kaza meye amfanin sa ba za ka yi abin da zaka taimaki addinin ka ba online jaridu yanzu ake budawa ana karanta an fi karanta saboda jaridar da ake bugawa kai yanzu an wayi gari ma malam ba a fiya ma sayar jarida ta takarda a bakin titi ba saboda kasuwar sa ta kare amma me muka shirya mu a matsayin mu na matasa wanda koda labarin kasar mu ne da zamu bayar mu bayar da tataccen labari da ingantaccen labarai yanzu akan Boko Haram suka bata sunan mu suka ce duk wanda yaje arewa ɗan Boko Haram ne duk a jaridun ɗan kudu akwai da jaridun turawa da suke dauka a cikin jaridun mu na turanci sun dauka duk wanda yake dan arewa akwai inda in ka je ma sai a ce ma Boko Haram me ya jawo wannan jarida idan Bature yazo zai investin wani abu sai a ce karka je arewa billahi alazimu ina muku rantsuwa ba za mu iya irga adadin kamfanonin da muka yi losing muka yi asarar su kasashe manya-manyan kasashe za su investment na billions of naira dollars suna so su sai arewa saboda akwai market akwai mutane wallahi tallahi ba su yi sun mai da su kudu suna yi su suke cin moriyar me ya faru agenda da propaganda da ake yi muna nan muna gani a kasar mu wani yazo ya rubutu yaje ya nemi ya hada mu fada da musulmi da kristan Najeriya shafi 80 da wani abu ya rubuta yana zagin musulunci yana zagin arewa yace ana kashe kristoci a Najeriya ana zubar da jinin kristoci a Najeriya ya kai kara zuwa wajen Trump lalle a taimaka a kawo tallafi kristoci suna mutuwa da yunwa kristoci ba su da asibiti gwamnatoci na arewa duk shari'a suke yi wallahi yanzu a parliament na America sun san jihohin shari'a state suna da su gaba daya sun lissafa su kaza kaza shari'a state ne arewa kuma sun kafa musu dokoki sun ce dole sai an daina wannan shari'a hatta hizba wai yanzu America da Trump da sauran kasashe saboda social media wai yanzu Trump ya san hizba wai parliament na America wai congress sun san hizba har azo ana hira ku tambaye Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa hafizahullahu Allah ya saka masa alkhairi turawa nawa aka turo masa suka hira da shi sai yayi bayanin me hizba daga ina hizba take ku tambayi gwamnatin Kano Abba Kabir Yusuf wallahi tallahi irin bakin da yake samu dangane da hizba ko kwanan nan taro da aka yi na taimakon hizba da za a yi da agazawa hizba da yace zai yi sai da yayi ta bayanai na bayanin cewa hizban nan gwamnati ta aminta da ita ta yarda da ita saboda kasashen waje suna sa ido akai me yasa wasa san hizba saboda addini ne a ciki wai duka wannan bayanan zuwa suka yi Kano zuwa suka yi arewa zuwa suka yi Maiduguri a social media ne aka yi ta amfani da shi yan wana bari in gaya muku illar da muka yi wa kanmu yanzu kun ga ko an yi shekaru ana kashe mu aboko haram shekaru bila adadin an kashe jihohi an kashe masu kuɗi an kashe shaguna an yi kone kone an kashe alarammomi an kashe malaman addini an kashe yan siyasa an kashe waye ba anda ba kashe ba an kashe jihohi Allah jikan jihar Borno ba dan ta mutu ba jihar Yobe jihar kaza an musu illar da sai an yi shekara 50 ba su dawo ba amma wallahi malam yau da za ku je ku bincika malam ba mu da documentation ba mu da abin da yau dan shekara 100 idan an zo ana bincike adadin mutum nawa aka kashe muku aboko haram wace kungiya ce wace ma'aikata ne take da full documentation na abin da aka yi mana na barna aboko haram ka san abin da zai bakanta maka cikin rahoton da mutumin can ya bayar akwai bumbles da aka yi na Kano da aka kashe mana mutane a masallacin Juma'a na Kano wata barna da aka mana a Kano akan harkar boko haram ka san yanzu malam an samu wasu suna dauka wannan hoton sai suka juya suka ce kristoci ne aka kashe a Najeriya sai aka kashe mu a ɗebi mu boko haram sai ta jefa mu a ruwa suna yanka mu wallahi sai a du sai a canja abin sai a editing sai a sa yanda musulmi suke wa kristo a Najeriya kenan wallahi abin da suke aikawa kenan to ni tambayan da nake yi waya awi Where are you heading? Where are we heading to? Kuma what is the purpose of our existence yanzu? A matsayin mu na youth, a matsayin mu na shabab, a matsayin mu na matasa. Duka wannan bacci kuke yi. Yara ku bata lokaci sai TikTok, sai rawa, sai comedy. Amma ba ku da feelings na kasar ku da al'ummar ku da addinin ku. Wannan shine damuwar mu. An ce muku komai ne malamin addini zai iya yi. Komai sai dai a ce malam musulmi malamin addini a munbari yayi wallahi ba za su iya ba har su mutu malaman addinin ba za su iya mai da martani akan wata barna da ake ba wannan duka misalai ne wani yaro ya kira ni yace wallahi malam ina gani ya kamata mu shirye wani abu nace menene yace malam ya kamata wallahi tunda aka fara kashe mutane a Boko Haram da abinda yan bandit suke yi wa mutanen mu a yanka mutun da zarto malam sai a juya shi ai editing sai a je a ce ai abinda musulmi suke yi kirista ne a Najeriya mu ba ake mana a Katsina mu ba ake kashewa a Zamfara mu ba ake kashewa a Yobe mu ba ake kashewa a Neja mu ake kashewa a kaza amma saboda kidahumancin mu da rashin wayewar mu da focus ba focus din mu shi namun da aka yi mana illa shi ake dauka ake juyawa Allah ya saka wa dan uwa Dr. Bukarti mun tattauna da shi akan wannan ya fadakar da ni yace yana da kyau malamai mu rinka duba irin wannan illoli da ake wannan shi ma yake cewa ba zan iya mai da martani akan komai ba abubuwan suna nan masu tarin yawa matasa mu da buƙatar ku zo mu tafi akan cikin harkan nan duniyar kadai wallahi idan ba mu yi da gaskiya ba za mu iya cin duniyar zaman lafiya ba saboda za su haramta mana ya za mu ci duniyar yanzu kana gadara kana kasar toki baka da matsalar wuta baka da matsalar ruwa kana karatun kalami lafiya kana rayuwa daidai gurgudu ina ce idan ka gama Najeriya za ka koma a cikin ku zamu samu gwamnati a cikin ku zamu samu shugaban kasa a cikin ku zamu samu malaman addinin musulunci a cikin ku zamu samu ƴan kasuwa, a cikin ku zamu samu kaza, wani shiri kuka yi dan ku shirya wa gidanku koma wannan shekara 30 mai zuwa? Sai ku bari alala ta kasar, kasa ta lalace, duk wani abu na ci gaba ba mu da shi. Babu, muna kullum muna baya, wallahi tamari sai Allah ya tambaye ku da ku nake lakcin nan, kuma da ku nake magana, kowannen ku ya duba wace gudunmuwa zai iya bawa al'ummarsa. Gurin yana da fadi da yawa. Siyasan mu ya zamu yi mu gyara ta hanyar social media, ya zamu kashe yan propaganda, ya zamu kashe masu taimakon ƙarya, ya zamu fito da reality, ya zamu wayar da iyayenmu a ƙauye, ya zamu wayar da matanmu na aure a cikin gidaje su gane me ya kamata su yi. Amma sai a zo a amfani da wannan kafafe na yada labarai na zamani, a zo a illata mu, a kakkashe mu ba tare da mun fara ba. Da haka ku ringa ajiyar videos, saboda za su zama ku evidence, saboda research. Ba mamaki a turo dalolin biliyoyin kudi ana so a bincike. A wasu shekaru da aka yi bandit, menene bandit, suwa suke kashewa? Dan Allah, kafin yan bandit su kashe kafiri guda daya, sun kashe musulmi 100 nawa. Yanzu har yanzu ba ku lura da karya mana tattalin arziki da aka yi ba? Masu kudinmu da aka kashe a daji, a kashe ka a bawa kare ya ci, a sa sai ka kawo miliyan 50, mutum nawa ya sayar da gidansa, kuma a ɗauki hoto a yi bidiyo a nuna. Amma ba mu da hanyoyin da za mu yaƙi wannan abin mu nuna, ba mu yadda ba, ba mu aminta ba. Talaka a kama shi ya sayar da gidansa, ya sayar da motar, ya sayar da kekensa. Na rantse da Allah akwai wanda ya kai damin dawa kasuwa saboda an kama masa uban shi. Yau a Najeriya fa zuwa ake a samu ƙauye sai a ce ba za ku noma nan gurin ba sai kun bada miliyan 20. Haka mutanen ƙauye za su zo suna karo gaba ɗaya kaka'arsu, su yi ta sayar da abincinsu, su ta saidawa saboda su je su kai wa ɓarayi kuɗi a ba su dama su yi noma. Da gwamnati tana kallo, abu ya fi ƙarfinta. Yanzu ba za mu yi amfani da social media ɗin nan wajen wayar da kan mutane mu ga ya za mu yaƙi wannan ta'addancin ba. Kuma abu mai ciwo a kan makalla, wannan abun ana ɗaukansa ana ajiyewa, maƙiyanmu suna ta ɓoyewa, sai bayan shekara 10 ko na mutu ko kana raye, a buga shi a jarida a ce ga abin da kuke wa wasu. Har a ce an kawo mana sojan Amurka, Najeriya Arewa. Har a ce ana shirin za a kai mana hari. Muka yi ta addu'a a masallaci muna ta roƙon Allah, Allah Allahumma hawalaina wala alaina. Ku farka ya ku matasa. Abu na ƙarshe, wadannan hanyoyi ne zamu bi wajen neman kuɗi dan al'amarin ya zama rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana. Tunda ba za mu iya raba ku da wannan wayar ba, ba mu ji saba, ba wani malami mai wa'azi ko mai munbari da ya isa ya hana saurayi ko matashi ya rike wannan waya. Wallahi mun haƙura, mun sallama. To amma yaya za mu jawo ku mu tafi? Ta yaya za mu nemi kuɗi? Yanzu harka ce ta kuɗi, zan yi bayani. Ashe wannan wayar ta zan iya samun kuɗi da ita? Wannan wayar tawa za ta iya rufa mini asiri? Ashe data ta da nake kashewa zan iya cin moriyarta? Ga hanyoyin kamar haka. Abu na farko, kirkiran abubuwa na kallo halattattu wanda suke ilmantarwa. Za ka iya kirkiran wani abu na kallo, ka shirya wani abu na film wanda na kallo ne halattacce da za ka wayar da kai ko ilmantar da yara ko na makamanci wannan. Bari mu ga muku misali. Yanzu kun san adadin miliyoyin kuɗin da masu ma'aikatan cartoon suke samu a hannunku da ƴaƴanku? Wanda ya yi cartoon, wanda ya yi film na cartoon, kun sani? Ha, me yasa yaranmu ku ba za ku shirya irin wannan ba na ilmantarwa? Kuna educating mutane. Yanzu a cikin cartoon ɗin nan fa akwai Kiristanci. Wallahi da yawa daga cikin cartoon akwai yanda suke koya yara Kiristanci. Wata mata ta ce, malam ni yarana in sun dame ni sai na ba su cartoon in sa su kallo a waya ko in sa su kallo a television. Ta ce, wallahi wata rana ina kallo sai gashi yadda ake koya wa yara zina. Dan cartoon dan aljannin nan ya cire wandansa. Kawai sai ta ga dan aljannin nan ya cire wandan yarinya. Sai ta ga dan aljanni ya cire azzakarinsa. Wallahi ta ce, kawai kun sai aka fashe da dariya aka yi. Wallahi a cikin cartoon. Ta ce, in kana so malam sai in nuna. Na ce, a ba sai kin nuna min ba. amma muna ina mu ina katin din mu na Hausa kai ban sani ba ina da karamin ilimi ban taba ganin katun da aka yi na Hausa ba ya kamata a samu creators wanda za su creating fasahar ku ya ku samari yanda kuke sarrafa waya wallahi watakila baturan da yayi ta ba ku dare iya sarrafa ta kamar ku ba ilimi ne mai zurfi yanzu ba za ka creating business ba ka yi katun na musulunci larabawa sun yi gaskiya sun yi nisa amma mu da Hausa katun da barbarci dan a rike yaran kar a manta da shi katun da fulatanci katun da Hausa mu koya wa yaran mu yaya ake zuwa masallaci a katun yaya ake yin gaskiya a katun tunda ba za mu iya raba yaran mu da kallon wannan tinin ba da games hatta games ba sai ga da cross ake games abin games zaka gane kana games ka shiga nan sai ga ana cross kai mallan sun yaki mu yakin yayi yawa wani yazo yace bari mu fitar maka mallan yadda ake yakan alqur'ani a cikin irin littattafan mu na arithmetic ai an san littafin arithmetic an samu shayin mu haya sanyi wallahi na manta mallan ka san me suka yi sai suka zo suka ce ga binta da Allah samari ku kula da wannan ku ga yadda ake yakan mu don baccin da muke gwanda mu tashi binta da Musa binta da Musa sai aka ce ga 300 a raba musu binta da muta Musa a raba musu 300 sai aka dauko Sule yayi aikin sa ya ce binta tana da 100 Musa yana da 200 sai aka sa council sai aka turo John shi kuma yayi ya ce binta 150 Musa 150 sai aka sa masa me good kun san sakon ana ƙaryata ayar lidzakar ngane calculation din amma ba sai ya ce qur'ani ƙarya bane a yaron daga tashin sa ya sani duk lissafin da aka yi wancan aka bashi biyu wannan aka bashi daya to an yi zalunci kuma an fadi dan haka duk lokacin da yazo ya ce maka a cikin alqur'ani akwai rabon zalunci zai ce oh ai kin yana primary ya sani aka ce ba miya calculation in ka duba kaza ka duba kaza misali ai zaka ga akan kuma a rubutunta da bidiyon ta da hotonta da komai mallan wahalar da ake ana ta shan wahala ana zuwa tambaya a masallaci ko ana ma sallama a gida zamu bude ma website yanzu abin da za a yi shine kawai duk wanda yake so ya tambaye ka ya shiga ya jefa a box za ka tambayar ka sa yaronka ko yaranka ko sakatarinka ya tara ma tambayoyin kawai ka zauna a falonka ba da amsa ka tura musu kuma kowa zai koma gare shi yanzu waɗannan yaran ba su yi miki addini ba karatun mallan Jafar Allah ya masa rahama da sauran malamai yanzu irin Isa Waziri rahimahullahu ta'ala ya yi tafsiri mai dadi a Kano malam in Isa Waziri rahimahullahu in yana tafsiri a Kano dukkanu da daddare shiru ake wallahi da azumi rahimahullahu samu yara su gyara shi su dauko bidiyon da sautin duk a gidajen radio akwai shi su dora shi online ta yadda ku da bayan shekaru 100 za a amfana wannan shine abin da muke so yaran mu yan social media su zamanto suna yi dan haka muna so mu samu in content creation ku yi ta yanda za ku yi ku samu kudi ana samun money people are making money on content creation da yawa duk wanda yake da content zai samu kudi ana yi earning through YouTube kana zaune a ɗakin ka za ka ringa samun kudi da YouTube amma a cikin yaran mu matasa waye ma ya waye bari ya je ya bude shafin YouTube ya nemo wani abu na amfanar da al'umma yana zaune a gida ko bai da aiki ana tura masa kudin sa akwai abin da in kai shi wallahi mutum miliyan za su amfana shi babu sai dai mu shiga na tura muna dauka sun ba mu amma ba mu amfana ba Facebook din ana samun kudi da shi daga je kana rawar banza kana aikin banza kai alheri mana ta yanda za a ganka ka samu kudi kuma ka yada alheri ka girgira abu ga ku da basira ba za ku amfana da shi ba abu na biyu tallata kayan sana'a social media kana iya samun kudi za a samu wato puberty elevation ka dauke shi a matsayin topic na rubutu za a iya rage jobless masu zaman banza da ba su da aikin da za su yi ta hanyar social media tallata ainihin wato kayan sana'a ga iyaye mata yanzu misali akwai sana'u da ka iya na iyaye mata masu tarin yawa zaka iya musu talla su ta following dinka da yawa bude makaranta daga nesa online schools yanzu ban ga dama zaka iya bude online school ta English kawai primary English zaka rinka koyarwa ko secondary school English kana aikin ka a toki saboda ka iya turanci kai creating PDFs kana tura iyayen yara ai register a tura ma kudi a biya ka $10 zaka iya yi amma bokon ka bai maka amfani ba sai dai ka kwana kana kan lokaci ciwon kai babu benefiting ka bude makaranta a tallan gidaje tallan filaye tallan apartment gurin haya real estate marketing duk za mu iya yi tallan shaguna tallan motoci wallahi yanzu aka iya zuwa ka samu wani mai sayar da motoci a Akija mai sayar da motoci a Abuja mai kawo motoci a Ingila ya rinka baka tallakai kana sawa a shafin ka ya baka farashi kawai ka jefa ta ka ce ga kudin ta ya baka a miliyan 5 ka sayar da ita miliyan 6 da rabi ko miliyan 7 ina laifi kuma in ka tallata guda 10 wata kila a sai guda 2 dan Allah bai rage maka zaman banza ba akwai wani dalili ma da yaro zai zo yana sata ya zama barawo yana da waya a hannunsa babba wallahi babu dalili aka abin da ya shafi wato mutum yayi kokari ya zama kaman influencer shi tunda yana da wani influence da zai iya samarwa mutane za amfana shi sannan a kirkirar makarantar addini ta social media yanzu wanda ya zama gardi ya zama alaramma ya dawo daga makaranta bai samu sana'a ba sai ka bude makaranta ka samu wayar ka lafiyayya ita ce jarinka samu computer ka mai kyau samu almajiran ka mutum 3-4-5 ka bude makaranta alqur'ani online akwai yayan musulmi a Germany suna neman mai koya musu qur'ani akwai yayan musulmi a America suna neman mai koya musu qur'ani akwai dattijo shugaba ne yayi gwamna yayi shugaban kasa baya so ya mutu bai iya karatun qur'ani ba ko me zai iya zuwa makaranta yanzu ba da ya shiga shafin ka duk kudin da ka saka zai tura maka kana bashi awa 1 minti 30 kana koyar da shi duk wannan za a iya cin moriya a samu kudi ta hanyar ainihin wato social media agricultural marketing you can earn from social media by agricultural marketing kai ta marketing abubuwa na agri wani amfanin gona ne wani seeds ne wani nau'i ne na noma na zamani yazo wani iri ka kawo wani nau'i ne na takin zamani wani abu ne abubuwa da yawa wata tufa ne ka noma wani abu ne wani creating ne wani noma ka gano a wata kasa gashi nan bila adadin yaran mu duk za su iya yi da haka ɗan TikTok ɗan Facebook ɗan YouTube musulmi ku farka daga baccin da kuke yi ku nemi kudi da wannan social media ku zama masu kudi ku zo kuna gina mana masallatai ku zama masu kudi ku gina mana makarantu ku kuna bada zaka ku rage talauci a cikin mutane creating online courses digital ebooks templates duka mutun zai iya yi technology tutorials ne zaka yi for technology kawai dukkan ku a cikin ku wallahi akwai masu ilimin da wallahi tallahi in sun gama makaranta America ne mun suke wani yaro yace wallahi English yake karatu yana gama sai ga nema ana ta nema yace ina baki malam ga turawa suna ribibi a kaina wani likita ne a Germany yayi karatu ya gore ya buge fararen nan malam kanka ga offer da ake ta kawo masa ana taya shi miliyoyin daloli malam yana ki ha ashe mutum yana da hanyar da zai iya koyar da wani yaro yace min ni likita ne malam na lura yaran mu suna yawan faduwa a sciences subject ba sa cin physics ba sa cin chemistry ba sa cin biology bari in mayar da physics gaba ɗaya da Hausa bari in mayar da biology gaba ɗaya da Hausa bari in mayar da chemistry gaba ɗaya da Hausa yace ina nan ina aikin ne yace Allah ya sa na fahimci turawan nan sosai yace zan yi shi ga template na turanci ga template na Hausa in ka karanta turancin ba gane ba ka shiga na Hausa yace duk zan sashi a YouTube dina kuma yace zan dauki yara masu cin AAA in sa su ana suna video suna teaching a aji a YouTube dina yace mallan na samu kuɗi kuma na taimaka wa ƴan uwana nace ka je kai to irin waɗannan matasan su muke so ku koyar da sana'a online coaching duka dalibai za su iya designs dinkuna na maza da mata kala kala different styles na dinki duk za a iya koyarwa a samu kuɗi sannan mutum yayi wa aikin wato kashin kansa shine freelancing kenan ka zama kana da aikin kanka mallan sai ga kana hawa mota mai tsada ba ganka da shago ba haka kana gyaran gidanka masasada si tasada ashe mallan da wayar ka ce take kama kuɗi na rantsa muku da Allah guda daya wani yaro da yazo yake mun sharhi yace mallan ni yanzu koyewa nake saboda gudun masara yace mallan harkar nan mallan ta kama mun kuɗi yace wallahi kuɗi nake samu ba na wasa ba yace kuma da waya ta yace kaga wannan wayar wallahi duk ina gida nake samu data kawai nake zuba kaga wannan ya zama dan social media wayayye daka duk abin da zaka yi kira mai kyau da za a kalle ka zaka samu lada akai digital products selling littattafai duka zaka iya yi koya wa mata kwalliya ga ƴan uwa mata matar da ta iya kwalliya ta iya ado za ta iya bude shafin mata ka rinka bayanin ga yadda za a yi kaza a yi kwalliya kaza daga cikin abin da yake cin kudin mata a yau shine kwalliya ya za a mallake miji akwai matar da ko zani bata iya daurawa ba wallahi bude a YouTube dinki akwai a mata dauran zani akwai wanda dan kwali bata iya ya za ta daura ta burge mijinta ba kitso nau'i nau'i da kitso kitso ki bude ki maida mata ne kawai za su rinka kalla duk zaki iya samun kuɗi aikin murya voice over yanzu kai zo Allah ya baka iya magana idan za a sanar da wa'azi a baka kuɗi kai sanarwa ka kambama abin da muryarka ana kallo ana ji jama'a assalamu alaikum muna farin cikin gayyatar ku wani babban taro da za a yi na dalibai a kasar Toki a Istanbul a karfe kaza zo ana lalle ana gayyatar duk wanda bai zo ba za a bashi labari kaza 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 mutane sai su tabi wannan shine voice order over in kungiya za ta yi wa'azi sai a gayyace ta idan mata za su yi biki sai a sa kai idan ƴan siyasa za su yi wani taro voice over ka zama mai kuɗi kana hawa mota mai tsada da voice over ɗinka yaɗa labarai bukukuwa da wa'azuka da sauransu har mu ma masu wa'azi za mu baka wallahi zanen graphic design editing cyber security gyaran waya duk a cikin waya ana iya yi da haka da ƙarshe ina so na bada shawara wa ƴan uwana dalibai da kuma matasa da suke kallo na a ko ina a duniya ta albarkacin ku waɗannan dalibai da kuke wannan ƙasa mai albarka na kawo muku wannan ne saboda kuna cikin dalibta kuma ku samu kuɗi da wannan hanyar kar mutum ya je ya shiga YouTube ya zagi wani ko ya je ya ga tsaraici ya zama mai bala'i ka tara wa kanka kallon da in ka je wajen Allah ba za ka yaba da amsa ba kallon ka yafi istighfarin ka yawa da haka ka ci goriyar wannan na farko mutum ya kokari wato ya samu sana'a mai kyau na kasuwanci masu amfani choosing valuable and lawful products service ko kuma skill lallai a social media ka kai kokari kai wannan sannan kuma ai kokari kai developing wato truth mutane su yadda da kai kun san daga cikin abin da yake ba mutum karbuwa a social media mutane su yadda da mutum akan abin da yake idan sun yi trusting dinka ka iya waka za su bi ka in ƙarya ma ka iya to ka gyara ƙaryar ba na halatta maka ba duk abin da zaka kai developing trusty mutane su yadda cewa lallai ba dan fake bane kai kai developing kai gina mutane amincewarsu sun yadda da shafin ka duk abin da ka saka gaskiya ne duk abin da ka saka amintacce ne shine a wannan zai taimake ka sannan kuma ka rinka creating helpful content menene helpful content abinda content din da zai amfanar da mutane duk abinda aka bude a YouTube dinka ko TikTok dinka an san amfani ne sannan kuma zai building mutane da sauransu sannan kiyaye sirri da bayanan mutane dole ne dan social media a ko ina yake zama yana kiyaye sirri yana kiyaye bayanan mutane kare yana yana cracking bayanan mutane yana yada sirrinsu protect your privacy and personal information sannan a guji damfara da kuma ainihin wato jari na bogi na ƙarya mutum zai iya zuwa social media ya ce yana da jarin miliyan 100 kaza akan wannan business saboda ya yaudare ka yana ta karban mutane kudin kudin mutane kuma ƙarya yake bai da kotaro yan scam kenan ya ya kawo dishonest advertisement the fake investment duka investment na ƙarya advertisement na ƙarya labaran ƙarya yana ta karban kudin mutane wanda da yawa mutane sun shiga waɗannan online businesses a ce ka rinka tura 100 za a rinka kawo maka 150 bayan wata kaza ka rinka tura miliyan kaza za ka yi abin nan wani ma ya samu ana ta celebrating ga wani ya tura kuɗin sa yayi wata biyu ya samu miliyan kaza ai celebrating neman ka suke sai kun shiga gaba ɗaya sai business ya collapse ya disappearing ka nemi a ina suke baka sani ba dukkan waɗannan idan da mun samu na ƙware na kirki suna yin wannan ai da mutanen banza ba su shiga ba da haka ƴan uwana samari ba ku da hujja bayan jin wannan fadakarwa mutum ya zo ya ci gaba da amfani da wayarsa yana kuma aikin banza ko yana bata kansa lokaci wallahi da yawa akwai wanda suka haddace alqur'ani ta hanyar social media akwai wanda suka saurari sahih bukhari gaba daya ta social media akwai wanda ya ji tafsirin alqur'ani gabaki daya da video da sauti ta social media akwai wanda ya zama mutumin kirki ya zama mai addini ta hanyar amfani da social media wannan shine sakon da muke so za mu isar muku a duniya gabaki daya da ku wannan dalibai da ke wannan kasa mai albarka ta Turkey a Turkey Istanbul da kuma sauran daliban mu da suke jami'oi suke wasu kasashe muna muku fatan alkhairi Allah ya bada lafiya zaman lafiya Allah ya biya muku bukatun ku ku yi hakuri idan na tsananta muku zan dakata nan saboda tambayoyi a daidai gurgudo insha Allah ta'ala wa bi hadzal qadri kifaya wa subhanakallahu wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الدكتور منا متكرغو ديا سوسي سوسي بسا وانن غاغار مر محاضرة da aka gabatar mana da ita muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara tsawaita rayuwa cikin aminci da musulunci da imani ya kuma karba ayyuka babu shakka mu dai kan mutanen Istanbul bamu da bakin da zamu bamu da harshen da zamu iya amfani da shi wajen godewa malam da kuma jinjina masa bisa irin gatan da yake mana wannan zuwan sa na biyu kenan kuma kaman wasa mun yi magana da shi last time cewa wannan dan bani kuma gashi malam bai wasa da damar da ya samu ba kuma yace mana gashi yana tafi ni dangane da ni abinda na fahimta cewa wani abinda ya ban sha'awa kware da gaske da duk malaman da suke kokarin kawo mana ziyara anan gaskiya suna iya bakin kokarin su rin ganin cewa suna ba mu abinda muke da tsananin kishirwarsa dukkan nasihohi abun bukata ne bisa ginin fadar Allah madaukakin sarki cewa wa zakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin to amma dai lalle abinda malam ya faɗa yin jawaban da ya mana kishiruwarsa muke da shi tsananin kishiruwa kai ma hadayin wasa muna da shi muna roƙo Allah subhanahu wataala ya sa malam a mizanin ayyuka na alkhairi kafin tambayoyi karkashin abubuwan da malam ya yi mana nasiha kai akwai waɗansu gabobi da na rubuta zan nemi izinin malam in ambace su ina tunanin cewa kila za su ƙara taimakana ni karan kaina da sarrafa saurayin ƴan uwa maganar farko da na rubuta shine maganar abin da ya shafi amfani da wayar hannu da matasa suke yi da shi da kuma irin yadda iyaye suke sakarwa ƴaƴansu wayoyin hannu wannan gabar na rubuta ta dan in nemi shawaran malam in yana kallon cewa wannan idea za ta yi amfani ga iyaye ni ina kallon cewa iyaye su mu'amalanci ƴaƴansu koda shekarun su daya koda level din su daya a karatu to su mu'amalanci ƴaƴansu dangane da wayoyin hannu gwalgwadan hankulan su da ilimin su da yadda suka gane tsuwar su
yara nake da su shekara 16 16 ko 18 18 akwai yuwar zan iya bawa na dama yayi amfani da waya amma ban bawa na dama ba idan ina gani in namiji ya zama tsayayye a gidansa sosai wannan zai iya amfani sannan shawara ta biyu cewa ya malam yake kallon cewa idan akwai tsananin buƙatar yaro yayi amfani da wayar hannu to mahaifiya tai login ta bada dama shi dan nata ko yar tata tai login abubuwan da ake bukata a cikin wayar hannu wannan zai taimaka shi ma kamar misali zan bayar kuma a sa siyasa cikin abubuwan da akan gani a akarmakalla akwai yaro na farko yana dan zuwa makaranta haka yana karantawa islamiya zai kai shekara 16 ya dan fara karantawa ana koya mai yadda zai karantar da kananan dalibai to a haka irin abubuwan da suke dan faruwa na daliba ta ga dan matashin yaro tace tana son shi ko wani abu to irin wannan abun sai ya faru uwar sai ta ji da ta ji labari sai ta nuna kaman bata ji ba tana bibiya cewa yaron yana ignoring saboda bai saba ba bai san komai ba kuma yarinya ashe har ta danfare ma kanwar sa har gidan take zuwa to shekara 16 ita kuma yarinya bata kai shekara 16 ba idan kaga irin maganganun da take rubutowa ta waya to ba shi da babbar waya na hana babbar waya amma duk abin da yake bukata na wani abin gannan na bada computer zai iya amfani da shi amma bukatun wayar in ya taso to zai amfani da wayar mahaifiyar to wannan dubaran mahaifiyar ce sai ta kyale shi tana yawan ban masa wayar ta idan ya shiga wani wuri sai ta koma ta je ta duba da kanta to tun bai kula yarinyar har ta kai ga yana magana da ita yayi login WhatsApp dinsa a ciki to duk firar da suke tana kallo kuma duk abinda akai sai ta screenshot ta turo min kuma mu tattauna ta nemi shawara ta tana kallon abin da yarin yake faɗa to ina kallon wannan ko mu ta ce masa komai ba ko mu ta hana shi ba kar ai zafi dan in ta toshe wannan hanyar to zai nemi wata hanyar kuma bata gano ta ba to wannan shine dai abinda nake kallo a wannan gabar ban sani ba kila ko akwai malam abinda malam zai iya cewa dangane da wannan shawarar ai afu a ina tsaraita
Allah ya saka da alkhairi maganganun da dan uwa ya gabatar suna kan hanya kuma kowa da irin basira da Allah ubangiji yake bashi wajen isar da sako ina tare da kai akan abun da ka faɗa kuma daidai gurgudu wallahi muna ta fadakar da mutane da iyayen yara musamman matan aure su sa ido akan ƴaƴansu ba koyaushe ake daukan waya a bawa yaro ba koyaushe ake daukan waya a bawa yarinya ba na farko auna hankalin yaro kuma a lura da kamewarsa da kuma rawar kan yaro akwai yara masu rawar kai akwai giggiwa akwai yaron da nan da nan yake tasirantuwa da wani abu wannan uwa da uba suna iya ganewa dan haka wannan magana haka take kuma malamai da yawa suna wa'azi akai sannan wannan hikimar da kuka bi akan yaron ku wannan ma abu ne mai kyau uba ya sa ido akan yanayin yaron sa ya ga mu'amalar da yake yi amma ya fadakar da shi yanzu nan kun gane yaron yana yin abin da bai kamata ya fara shi yanzu ba magana aure magana soyayya kowane yaro ma zai yi amma yaushe ya kamata yi yanzu daidai ne yaro jariri ya dauki magirbi ya ce zai je girban dawa ai ba hankali a ciki ba daidai bane ba kuma yanzu ita miya tun kafin kuka tana cikin turmi tattasai yana cikin turmi kawai shikenan sai su fara tafasa ba dole sai an dora su a tukunya ba to yanzu shi wannan yaron abin da yayi wato ya gaggauto da abin da ba yanzu zai yi ba duk da halal ne zai yi shi amma idan aka bari ya shiga cikin wannan abin to haramci za ta biyo baya sannan kuma an bari wata yarinyar da bata samu tarbiya ba ta yi penetrating a cikin tarbiyar gidanku alal akalli ta dandana masa dadin wani abin da bai san yana dadi ba yanzu wannan ruwan da kuka ajiye min shi ni a waje na ruwa ne ashe wataƙila ku mutanen toki wannan wani ruwa ne mai daɗi ruwan zaki ne ruwan lemo ne ni kam tun da aka bar shi ruwa ne na san shi is tasteless, is colorless, bai da nannano, bai da kala. Tunda ban sani ba, kawai sai naga me zan da shi ruwa, ba zan sha ba, na rabu da shi. Amma duk lokacin da wani yazo ya bude min shi na sha, to fa zan dada cewa dan karo min kadan. To yanzu abin da ya samu yaron nan kenan, kaga bai sani ba, an hana shi waya. Babba ubansa ya hana shi, uwarsa ta hana shi waya, amma wata yarinya ta biyo shi a gida ta koya. To yanzu ya za ku yi? Sai uwar ko uban sai su kira ce wannan abin da kake yi kai gaggawa, a buga mai misalai da hankali zai dauka, zai hana ka karatu. Kuma yanzu at least kafin kai aure kana da sauran shekara 10 ko shekara 15, at least kafin kai aure, to me za ka gaggauto wani abin da lokacinka bai yi ba, daga ƙarshe za ta bata maka rayuwa ne. Kuma wannan yarinya sai ta riga ka aure, wataƙila yarta ma za ka aura, ku gaya masa ku ce ba ita za ka nema ba, yarta za ka aura. Inda dai yana da shekara 16, tana da shekara kila 14-15, tana masa wannan, zai iya yiwuwa ta yi aure, ya aure yarta. Da haka a nuna masa wannan, da kuma dukkan iyaye waɗanda suke kallon mu kuma suke jin mu, Allah ya samu dace. Na'am.
To Allah ta'ala ya saka da alkhairi. Abu na gaba shine maganar propaganda da malam yayi magana akan ta, wacce ake yi wa al'umman musulmi musamman waɗanda suke yan arewa, dangane da wasu abubuwa da waɗanda wani cigaba da ke zuwa daga wasu ƙasashe, amma kuma wannan cigaban idan an tashi za a kawo shi arewa, to sai a ce arewa akwai Boko Haram, akwai waye, akwai waye. Kawai abinda nake so in ƙara faɗa wa ‘yan uwa a nan shi ne, kuma in akada akan maganar malam, ko comment section ka je ka duba, akwai ire-iren turawa jefi-jefi da suke zuwa yawon buɗe ido a arewa, su zo musamman Kano, sai su ka nuna jin daɗinsu da abubuwan da suke faruwa da yadda samu mutanen arewa. Da ka je ka duba comment section, da ka duba waɗannan mutanen, sai ga suna rubuta musu cewa ke hattara ka ake dinafin ɗinki, ke hattara bangan nan Boko Haram, ke hattara kaza, ke hattara kaza. Exactly wannan abubuwa ne waɗanda suke da matuƙar mahimmanci sosai, kuma muna godiya malam Allah ya saka da alkhairi, kuma ba mu ikon kiyayewa. Sai wannan tambaya ce a mamadin sauran ‘yan uwa nake son in miƙo da ita, tsakani da Allah mu da muke nan, musamman akwai waɗansu waɗanda kila sun zo nan sun daɗe ba su juje Najeriya ba, amma muna ganin abubuwa ƙware da gaske a social media. Ni dai na san akwai ire-ire na ma, abin yana matuƙar ciman tuwo a ƙwarya. Shin malam, matsayinku waɗanda muke kallon ku, akwai rawar da kuke takawa ƙware da gaske a cikin matasa da kuma ‘yan uwanku malamai, shin wace irin gudunmawa ne kuke takawa, ko kuma ya kamata a ce ‘yan uwa sauran malamai suna takawa, da kuma shawarar da za ku ba matasan malamai masu tasowa akan irin abubuwan da muke kallo suna gudana, wanda suka shafi siyasa, wanda kowa ya sani cewa za mu iya cewa abinda ake faɗa da Hausa, kowa sai yadda ya ga dama yake yi, za mu ce kowa akwai abinda ya ɗauka, ra'ayinsa abinda ya ga dama shi ne yake ba mu da wata alƙibla ko wata ƙungiya guda ɗaya, ba izala, ba masu amsa salafiya, ba buɗariƙa, ba kowanne abinda ya ga dama kawai zai kafa mic kuma zai ce wannan shi ne ra'ayinsa. Menene malam, wannan abin yana taɓa mana zuciya ƙwarai da gaske. Shin wannan yanayin da muke a zaman nan zai iya bayar da dama ƙila malam ya sanya ya mana zukata da wani abu wanda ya shafi ƙila rawar da ake takawa a kai, kuma sannan ya ba mu shawara a daidai wannan gabar, ko a takaice ne?
Gaskiya ne, duk wanda ya san Najeriya kuma yake kishin Najeriya, ɗalibi yake mai karatu a ƙasar waje, ko ma'aikaci ne a wata ƙasa, ya sani cewa muna cikin tashin hankali da damuwa akan abin da ya shafi makomar siyasar mu a Najeriya. Wannan sanannen abu ne, su ‘yan siyasa hankalinsu a tashi, mu ma talakawa masu jefa ƙuri'ar hankalinmu a tashi. Idan ka yi magana dangane da addini, is very very bad and unfortunate. Ba na son na faɗi wannan abin, amma tunda ka tambaye ni dole sai na faɗa. Wallahi malam, Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye. Ba ina cire tsammani ba ne, amma baccin da musulmi suka yi da ƙungiyoyin addini sun yi bacci da yawa, ta yadda gaskiya an shiga tsakaninsu, a rarraba suke a watsi, sai ‘yan kaɗan da kuma waɗanda ba a san meye manufarsu ba a ɓoye. Amma dai na san akwai abin da ake yi a ƙarƙashin ƙasa, wanda ba zan yi bayanin sa anan ba, amma na san akwai kokari, ana ta kokari bara a rasa na Allah ba, kuma bara a rasa mutanen kirki ba, cikin yan bokon mu, cikin malaman addini, cikin yan kasuwa, cikin yan siyasar masu manufa. Amma lalacewar ta wuce yanda kake tsammani, kuma wannan abin shi damuwar talakan Najeriya, wato ra'ayin talakan Najeriya is unpredictable, bai da guarantee. Wani lokacin zaka ce in kai masa wa'azi a masallaci zai dauka zai aiki da abin da ka faɗa, amma yana fita da an bashi taliya kwaya ɗaya ko kwaya biyu, da an bashi kwanan shinkafa, akwai wanda wallahi kilin omo kilin din nan aka ba ana raba musu, ana iya karbe kacin zaben sa ko ƙuri'ar sa a dora shi a layin da ake so. Shi yasa nace ma is unpredictable. Matsala ta biyu, gurbatattun yan siyasa suna kokarin su shiga tsakanin malaman addini da almajiransu da talakawan da suke sauraron su a masallatai da makarantunsu, ta yanda ana sawa mutane shakka da kin amintuwa da malamin. Ana iya nuna maka ma da ka aminta da malami ma gunda ka aminta da mutumin banza. Akwai wannan yakin da ake na raba tsakanin malamai da mabiya. Me yasa? Saboda yan siyasa sun karanta sun duba cewa mutugar suka bar malaman Najeriya a yanda suke, suna da karfin addini, suna da da'awa, ana sauraron su, in ba su raba tsakanin su ba, kuma in ba su sanya tuhumarsu a wajen mabiyansu ba, za su taɓa cin zaɓe ko samu nasara ba, to kuma suna nan dare da rana suna wannan aikin. Idan mutum ya fi katanga tafi ƙarfinka, in za ka kada ita ba za ka iya ture ta ba, sai kai dabara sai ka fara sare ta ta ƙasa, sai kai gayya wancan ya sara wancan ya sara, aka ce sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi. To muna da wannan damuwa. Sannan matsalar talakan Najeriya shi ma da musulmin, an wayi gari in ba sa'a aka yi ba, in ba an yi da gaske ba, sai ya fi aminta da ɗan siyasar sama da malamin addini. Ana, ka lura, suna bin wani a jam'iyya kaza, da sun zazzagi jam'iyyar, sun zazzage ta sun yi kaza, sai wanin nan ba dalili ba hujja, kawai dare ɗaya suka ga a social media ya yi di kamfin, ya tashi ya canja jam'iyyar ba tare da ya gaya musu me dalilai gamsassu bai koma, kuma duk kowa sai su bi shi. To irin mutane irin wannan da suke da wannan tunani, kuma da wahala su ma malaman addini da wannan tunanin, suna da wahalar sha'ani. Amma dai wai aka ce jiki magai, kowa dai ya san ya yake rayuwa, kuma ya san me yake gani a ƙasa. Mu dai muna fata alkhairi, kuma muna ta addu'a wanda bai gane ba Allah ya ganar da shi, wanda bai waye ba Allah ya wayar da shi, kuma za mu yi ta amfani da damar da Allah ya bamu na mu wayar da kan mutane su fahimta, ta yanda za mu kama hannunsu mu ɗora musu abu a kan gashi ya rage gare su, kuma su yi aiki su abin da ya kamata. Kuma matasa da kuke tambaya na, kuna da laifi wajen lalacewar siyasar Najeriya. Tunda ka tambaye ni, ne ma zan buga maka amsa. Yanzu a cikinku anan kuna karatu a ƙasar Turkey, wasu ku suna Ingila, wasu ku suna Germany, wasu suna abin nan. Wace ƙungiya aka samu ta samari matasa masu kishin Najeriya ko masu kishin arewa ko arewa da kudu, wanda suke ganin tsarin da ake tafiyan nan bai musu daidai ba, nan da shekara 10 ko 15 ko 20 za su kawo gyara? Kuma kanku ba haɗe yake ba, kamar yadda malaman ba haɗe suke ba. To kaga akwai buƙatar samari ku yi tunanin Najeriyar ku ta gobe ta 20 mai zuwa 30. Yanzu wani a cikin ku zai ƙara shekara 50, wani zai ƙara shekara 70, amma wani tanadi kuka yi na ku ji daɗin Najeriyar a shekara 50 da 30 mai zuwa? Yanzu kuna karatu anan, a cikin ku waye yake tunanin ya fara shiri tun yanzu so yake ya zama gwamnan jihar su? A cikin ku waye yake tunanin nan da shekara 10 yana so ya zama sanata dan ya kawo gyara? A cikin ku waye yake tunanin cewa yana so ya zama wani babban dan kasuwa saboda ya samu kuɗi ya kawo gyara a cikin al'ummarsa, ya yaye wa talaka bakin cikin da yake ciki? Damuwar yaran mu matasan mu ba su da focus, ba su tunanin gobe kawai ku abin da ya dame ku wasu daga cikin ku me za a samu yanzu me za a cinye yanzu kawai kawai kullun try dinka inda yanzu tayi dadi baka tunanin goban ka wataƙila a baka wani abu ka ci amma wannan abu zai zama maka guba gobe ka mutu an baka me dadi ka sha yanzu ka ji dadi amma bayan awa biyar zai kashe ka a gadanka billahi alazimu abinda ake mana a Najeriya kenan da yan siyasar mu da yaran mu matasa da malaman addinin mu da sauransu sannan kuma ina ga yan Najeriya dole ne a cikin malamai ku samu wasu suna da wani ra'ayi ban dararren ra'ayi daban dole a ga wani ya bu wani wata hanya ko sun bu wata hanya wannan ba shi bane ba ba shine zai cire muku tsammani ba kuma a daina kudin goro a ce ai duk kaza ma suke ba haka bane tunda akwai freedom of speech freedom of expression kowa zai iya twisting magana da yake so ya faɗa abin da ya ga dama amma ku yi kokari ku bi mutanen kirki ku bodan da suke kokari su dora ku akan daidai inda ɗan siyasan mu za su yi zuciya su hada kai wallahi alazim mun sha faɗa a wa'azi a karatu wallahi nayi rantsuwa ku rike wannan idan gwamnonin arewa suna so a daina bandit da Boko Haram arewa wallahi za a daina da suna so karfin da Allah ya basu kudin da suke da shi damar da ubangiji ya basu wallahi za a daina kuma wannan duk jami'an tsaro sun sani dan sanda ya sani soja ya sani so wai da sauransu duk wani babba da ka sani a kasan nan fa muna da su amma shin a shirye suke su yaye mana bala'in da muke ciki a ce yanzu a arewa mutum zai je yana noma yana sunkuyawa yana duba bayan sa ko wani zai sace shi a ce yanzu a arewa akwai hanyoyin da ba a iya bi kuma suna jiran su zo su ce su yi campaign wai mu zabe su kuma hakan za mu je mu zabe su saboda ba mu da kishi mu ba za mu talakawan Najeriya mu ba ma iya fadan abin da yake damun mu mu ba za mu iya cewa ai mana kaza a daina kaza ba sau nawa a kasashen turawa ake sauke mutum bai kai ba zai shekara hudu shekara biyu a sauke shi sau nawa amma mutum yayi zalunci ya cuci mutane kuma an sani a nemi wasu kuma su zo su wanke shi su yaba shi kuma a zo a taimake shi akan abin da yake ni shawara ta ga talakan Najeriya na san da yawa cikin malamai abin da suke dubawa shine duk wanda ya muku mai kyau ya taimaka muku ku taimake shi wanda kuma bai muku mai kyau ba ya kuntata muku ya tsananta muku ku yi amfani da damar da kuka samu ku kwato yancin ku tunda dan Najeriya ne kai kana da yanci haza wa salam ba tare da fashin baki da bayani ba na'am
to Allah ta'ala ya saka babalan da alkhairi kuma Allah ya sa sakon ya isa zuwa ga zukatan da ya kamata a ce ya isa ina tunanin zan takaita anan in ba ƴan uwa dama ga wanda suke da tambayoyi
to in kun ba da izini insha Allah in ba ni da lika to insha Allah to
Wa ki da tambaya?
Akwai tambaya?
Assalamu alaikum malam. Okay. Assalamu alaikum malam. Ni ne Abdul Karim Salihu. Ni dan Adamawa ne. Ina karatu anan Istinya University. Malam kana magana akan social media kuma gaskiya yana kawo kudi amma ina ga wanda maybe yana using social media in such a way that akwai wasu activities ko wasu taxes da zaka iya yi maybe wannan aikin ana bawa waɗanda suke zama a America ne dama ko waɗanda suke zama a Ingila daman su yi so kai kuma a matsayin ka kana zama a Najeriya ko kuma wata ƙasar daban sai kai using dabarun da ake using na social media ka nuna kai ma kai dan wancan ƙasar ne kuma ka ci moriyar abun da ake bawa waɗancan mutanen ƙasar da baka cikin ƙasar
a shi musulmi duk inda yake malam tunda muna magana ne akan matasa musulmi kuma a ciki kaji mun yi bayani akan fake abu creating fake content da kuma unreliable sources, da kuma kai building truth tsakaninka da mutanen da kake mu'amala da su. Addini haramun ne mutum ya rashin gaskiya. Addini haramun ne faɗa mutum ya faɗa abin da ba haka yake ba. Ko da Allah ya baka basira, Allah ya baka kwakwalwa, zaka iya wannan ka samu kuɗin tu karka nemi kuɗin ta wannan hanyar. Na farko dai duk ranar da suka gane ga addininka, za su ce ƴan ƙasa kaza, ƴan addini kaza ba su da gaskiya. Kamar yadda wasu suka je wasu ƙasashen na Turawa da sunan Najeriya suka yi aikin barna, suka yi aiki na ƙazanta na wulaƙanci, ta yanda yau ko mai gemu ne mai wa'azi in ya shiga Ingila ko Amerika ko wata ƙasa sai an ta mai bincike. Me yasa? Saboda irinka ɗan uwanka mai passport ɗinka ya je ya yi wata aiki na barna, da haka ana ganin duk ɗaya kuke. Yanzu kaga da gemu na duk wanda ya gani ya gani family man ne. Ba abinda zai kai ni Amerika in zauna ko Ingila in zauna, ba abinda zai kai ni. In kaga na je sai dai in je wa'azi. Amma zan zo immigration ita tambaya na. What are you doing? When are you going out? Din ko wannan zuwan da na je Germany, ina a Italy na fara zuwa kenan. Dan sandan ko immigration tambayan dai abin, do you come for business? Na ce no. What is the purpose of your coming here? Na ce tourism. Ganne sosai na ganshi, ya buga min na shiga. Me yasa yake mana wannan tambayan? Saboda akwai dan wankan ya muri da yaje fasa musu banki. Ko yayi kariya? Ko ba haka bane ba? Ko ya je an ganshi a bola yana warwasan hanji da kashin abin nan a wata ƙasa, ko yana wani kaskantacce abu, ko yana sata, ko yana wani abu na shi? To kada wani mutum musulmi ya rinka yin wani abu da zai bata sunan addininsa da sunan al'ummarsa, saboda kada ya jawo wani illa. Yanzu misali daga cikin kuma nan din kamar Turai kuke, abin da yake damun mutanen mu yanzu misali, mutum zai je kasar Turai bai da takardar aiki, saboda tausayi irin namu na yan arewa musulmi yan Najeriya, mutum sai ya dauki takardarsa, shi yana da passport ko yana da resident permit, ya bawa wanda bai da shi ya je ya nemi aiki, shi yana aiki a can, shi ma yana aiki da shi a nan gurin. To takardar ka ce tabbas, amma a tsarin kasar yanda suke haka din haram ne a tsarin su, suna daukan wannan wato breach of trust ake cewa, kome ko cin amana ko wani abu. To yayin da ya bayyana suka kama ka, za su dauka duk wani baki irin ka, ba za su yarda da shi ba. Kun fahimci wannan? Ko da kai ka yi da niyyar taimako ne, kar ka bata wa gobe wanda za shi. Yanzu akwai kasashen da muka ji, kuyi hakuri, kuyi hakuri, in gaya muku gaskiya, akwai wasu kasashen da naje babu irinku. Irinku ku iri na masu jin Hausa da za mu yi magana da ku, a dan Kano, dan Jigawa, dan Arewa, dan kaza, babu ku. In an ci sa'a samu mutum biyu uku sai su biyo ni gida su zo mu gaisa. Me ya faru? Duk ba ku samu opportunity da dama ba. Shi ma wannan irin dentin image din ne. Wasu ne suka riga ku, suka kame wurin. Ina fata ana fahimta. Suka kame, suka rike. Su suke rike da abin, sai abin da suka so, abin da suka ga dama za su yi. Wanda wannan illa ce a gare mu da ci gaban mu da development namu. Wataƙila za ka ga wani ma ba musulmi bane yana amfani da damar, amma yana cutar da wasu. Ko musulmi ya shigo kuma dole sai ya bi ta kansa. Saboda haka dan Allah ku yi abin kirki. Kada mu ga wani dan Yahoo musulmi, kada mu ga wani dan TikTok yana aikata barna, ko an kama shi yana satan kuɗin mutane, ko yana wani abu na ha'inci na aiki, ko yana amfani da fake abubuwa. Wallahi ba daidai bane, kuskure ne. Ga hanyoyin neman kuɗi na halal da muka muku bayani. Akwai wanda sun fi ni ilimi akan wannan, sun fi ni sani, ma za su gaya muku sama da haka. Wallahi wala.
To Allah ya saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Malai, ina da wata tambaya guda ɗaya game da sallar dare wajen sujjada. Akwai kalaman da zaka danga amfani da su wajen roƙon Allah kamar yabon Allah. To ina so a mana ƙara mana bayani wani kalami ya kamata mu ringa amfani da su wajen
mu ba Allah mu biya bukatunmu mu faɗi bukatunmu a wannan sallar da Isha.
Sallar dare abu ne mai kyau kware da gaske, kuma ana son mai imani ya rinka yi. An ce ma sallar mu'mini ne masu imani, kuma malamai suna cewa duk wanda yake sallar dare a kyautata da tambare shi ga wuta ba. Suna kafa hujja da hadisi Abdullahi dan Umar yace yayi mafarki Allah ya nuna masa an tashi kiyama, an yi layi ga can jahannama ya ganta, yace ya ganta wani rami ne mai zurfi, rijiya ce bakinta ainihin wato a matsayi cikinta a wawake kamar rijiya wanda ba a yi mata gini a kanta ba, ana ta angiza mutane, wancan a tashi ya tafi aljanna, wancan a sa ya tafi wuta. Yace ana zuwa kansa sai ya farka bai ga ina za a kai shi ba, sai je gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, yace kaji ga abin da ya faru. Zala yace da shi ni'mar rajul Abdullah law kana yusalli min al-layl, ma dalla da mutum Abdullahi ina ma da yana sallar dare. Malamai suka yi sharhi da bayani cewar shi sallar dare dalili ne na kare mutum daga wutar jahannama, Allah ba mu ikon yi. Ko ya ne ne mutum ya tashi ya rinka dan tabawa kafin asuba ya shafa ido wutri ne a raka'a biyar ne ko raka'a ko qul huwallahu falaq da nasi ko ka bude qur'ani ma ka rinka kara karanta ka kunna wuta diya halatta ko a waya kana duba diya halatta. Abu na biyu, ana so a yabi Allah idan za a roke shi ta yanda Allah yana son yabo, ba wanda ya kai Allah son yabo. Kalmomin yabon Allah suna da yawa. Na farko dai mutum ya yabi Allah da abin da ya cancanta a yabe shi da shi, kada ya yabe shi wajen yabon shi ya kaskantar da shi, sannan kuma kada wajen yabon sa ya faɗi kalmomin da bai halatta a faɗa akan Allah ba wanda ya kamata mutum ya yi wannan. Malamai sun sabani, ana iya yi da Hausa ko da Larabci, wasu sun ce zaka iya yabon Allah da kowane yare a cikin sujjada da ya kamata da kalmomin da ya kamata, wasu kuma sun ce sai da Larabci. Amma ya la ai hal daga cikin yabon Allah akwai gode masa, Allah mun gode maka, Allah ba wanda ya cancanta a gode masa in ba kai ba, Allah ka mun kaza, ka lissafa wasu ni'imomi da Ubangiji ya maka yi godiya kuma ka ce a ƙara maka wani. Daga cikin yabon Allah akwai nuna girmansa cewa ya isa, kai ne mai azaba, kai ne mai aljanna, kai ne mai wuta. Ya Allah ba zan iya jurewa wutarka ba, ta duniya ma ba zan iya ba ballanta na ta lahira. Allah kar ka sa jikina ya zama rabo ne na jahannama. Ya Ubangiji, muna son aljanna kuma mun ji labarin aljanna, annabinka ya ba mu labarin aljanna. Ubangiji ka azurta ni da aikata aikin da zan shiga aljanna. Allah ka yafe mini kurakuraina, kai ne mai yafiya. Allah ka bani, kai ne mai bayarwa. Allah kar ka hana ni dan ka isa ka hana. Allah ka daga ni dan kai ne mai kaskantarwa. Allah ka rufa mun asiri dan kai ne kake iya tona asirin bawa. Ya Allah duk inda ake jin kunya kar ka kai ni wurin. Ya Allah duk inda ake samun nasara kai ne mai bada nasara. Ya Allah ka bani. Duk waɗannan kalmomin akwai su a cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma amfani da sunan nakin Allah walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha. Allah yana da sunan nake masu kyau, in kun zo addu'a ku roki Allah da waɗannan sunan nake. Wazaru alladhina yulhiduna fi asma'i fi ayati ko fi asma'i fi asma'i. Allah yana da kyawun wakin sunan nake, idan kun zo ku kira shi da suna ya rahman ya rahim ya karim ya wadud ya shakur ya al-fattahu ya al-alim ya al-mutakabbir ya zal jalali wal ikram ya wahhab ya in arziki kake nema ka yabi Allah ka ce ya razzaq ya razzaq ya razzaq ya razzaq urzuquni, kaga ka nuna shine mai arzutawa. In ilimi kake nema ya alim ya alim ya alimul ghaibi wash-shahada ya alimul kulli shay allimni, in budi kake nema ya fattah iftah li ya fattah iftah li. Irin waɗannan kalmomi shi yasa ake so musulmi ya san fassarar sunan nakin Allah nan guda 99 ko wani abu makamancin wannan. To duka wannan yana cikin hanya a cikin sujjada malam, wata duniya ce mai dadi. Musulmi in yayi sujjada, mu'mini yana kiran Allah, mantawa yake yayi sujjada malam. sai ya dade wani sai ya ce lafiya kuwa ne saboda yana ganawa ne da Allah a lokaci to wannan yana da kyau mai imani in Allah ya sa musamman sallar dare a samu dama ayi dan annabi yana dadewa in ya sallar dare kamar yadda yake dadewa a tsaye a sujjada na
akwai wani abu ne yau malam bayan ka ga mai ban Allah an ce salatin annabi yana cikin mabudin addu'a zaka iya a cikin sujjada kafin kai
akwai addu'o'i da aka kawo za a yi a cikin sujjada da wanda za a yi a wajen sujjada idan ka koma cikin hisnul muslim yana daga cikin littattafai masu kyau wanda zai taimake ka gane ina ya kamata ka sa kowace addu'a kamar yanzu misali ba a karatun alqur'ani madala ce ni nuhitu an aqra alqur'ana sajidan aw rakia cikin kalmomin da aka kawo ana a cikin sujjada babu salatin annabi a ciki amma dai ana yabo an yabo Allah an yabo annabi akan abin da yazo da shi wannan ba laifi sannan salatin annabi mabudi ne malamai ma suna ciki ma cewa ma kar ka fara roƙon Allah sai kai annabi salati kai shimfida da salatin annabi sannan ka roki Allah ka daga hannu ka ga Allah wannan Allah yana karba abinda nake ba da shawara sunna dai kowace addu'a ayi ta inda shari'a tace ayi ta addu'a da ba a yin ta wuri kaza kar ayi ta wuri kaza addu'a da ba a yin ta wuri kaza kar ayi ta wuri kaza ina fata ana fahimta yanzu kamar mutum ya dauko tahiya kaga tahiya addu'a ne sai yayi ta a cikin ruku'i kaga ba nan aka ce ayi ba ina fata ana fahimta ba mutum ya dauki karatun alqur'ani yayi a tahiya kaga ba nan aka ce ayi ba sai kowanne addu'a dai mutum ya kokari ya ajiye ta inda aka ce yayi wallahi alam
ta
Assalamu alaikum malam malam mutane suna cewa saboda maulidi suna cewa saboda abinda annabi bai yi ba wai ya halatta su yi saboda sun nuna mutane suna son annabi sai su yi abinda ba a yi sai su yi abinda ba a yi mu kuma abinda sahabbai ba su yi ba ai kaga ba za mu yi maulidi ba saboda sahabbai ba su yi maulidi ba amma su suna cewa su za su yi abinda babu shi ko a addini dan su burge akwai dan su kawo bid'a a ciki to malame fasalin haka
kuma nan kasar Turkiya ana maulidi ne kuna dan tabawa ba ku ai ko to Allah kare ku ka san mu yanzu ake cin kasuwar ta kuta ha ai sauran abu ne matsalar maulidi ai malamai sun gama kai ta makabarta sun binne ta gaba daya ai sai dai wani lokacin ciyawa an ka binne ta tukan tsoro kuma abin da yake sanannen abu wayayyen musulmi mai ganewa shi maulidi wani abu ne da mutane suke da'awar su yi wa annabi dan suna kauna annabi nace da'awa babu dalili akan yin sa malamai sun ta fada babu aya babu hadisi ba maganganun malamai na kware akan ayi kuma abinda suke cewa duk wani abu na addini mai kyau kuma da ya shafi annabi ya kamata a ganshi a cikin alqur'ani duk wani abu na addini kuma da za a samu lada mai kyau ya kamata annabi ya taba yin bayani akan sa in annabi bai yi ba to an ce mana alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin khalifofin masu shiryarwa na bayan annabi Abubakar Umar Usman Ali dukka babu bayanin to idan yau wani dan karshen zamani ya zo ya ce yana son annabi ne sai ya kirkiro wani abin da zai nuna kauna annabi kuma yace abin addini ne kuma ibada ne to mu musulmi ba a ba mu dama mu yi koyi da abin da wani ya kawo shi ba waɗancan sahabbai ba ba kuma annabi ba kuma qur'ani ba kuma hadisi ba na'am zai iya yiwa ra'ayin sa ne a fahimtar sa san annabi ne kauna annabi ne haka ya gani amma ni zan yi abu ne ko duk musulmi na ƙwarya kamata yayi abu ne idan akwai dalilin da yace wannan fa shine fadan tsakanin ahlul bidai da ahlus sunna su alibidai suna ganin zasu girmama annabi ko da bai ce ayi ba ai kauna ce babba daman sai ya ce ka masa abu to shi kuma lamarin manzon Allah girman sa ba a hada shi da sauran mutane shi ai abin da yake da alaka da shi ibada ne so ya kamata kuma ai abin nan inda ibada ne yana da dalili da hujja da musulmi sun gane da basu daina fada akan wannan ba sannan idan san annabi ne misali yanzu mun fusa Abubakar san annabi mun fusa Abbas su Umar su Usman su Ali mun fusa Imam Malik mun fusa Imam Shafi'i tsakani da Allah malamai ku ga mutane gaskiya ku ce miki mabiyan nan ma san Allah ku ta bautar da mutane akan san zuciya kuma har a wuce gona da iri kada kada bayyana tsareci mata su rawa ai taro mata su fita daga gida ƴan mata a kada musu ganga suna kada kirjin suna kada bayan su duka da sunan san annabi wani ma zuwa yaje dauko dakin Kaaba ma gaba ɗaya dago yare daga yana jira ta yana tafiya saboda ita bid'a wato tsiyarta ba ta da malami kowa bugawa yake duk wanda ya ga dama sai ya kirkire abu ya ce aje ai amma dai ina so in shaida muku fa duk an waye yawanci wanda kaga suna yi wallahi ko dai ba su sani ba ko kuma kawai ƴan tamore ne ayi a shakata ayi biki kawai yana duk wanda lokacin da kaga taro ana karka dauka duk masu taron nan ba suna da wannan ra'ayi a'a yaro shi ko meye ma zai iya zuwa ko dujal ne ya fito akwai wanda za su bi shi ina fata ana fahimta to sai wani yace ka zo kai dan koda annabi baya so sai ka burge shi da abinda bai ce ayi ba wannan ba addini bane wannan molanka ne ba a bauta Allah da molanka ka tsaya inda Allah ya tsaya da kai mai alari yace wa yaqifu inda amrihi kuma ya tsaya inda aka umarce shi inda aka hane shi ayi hakuri in abu Allah bai ce ayi ba ayi hakuri kada ayi shi ayi hakuri in annabi bai tallata abu ba kowa ya kawo tallansa wallahi ku aje masa kayan sa abun tsoron malam shine duk da kaje kana aikata wani abu aka tsare ka a kiyama aka tambaye ka baka da hujja fa zaka shiga wuta ne amma a kyauta zato akwai waɗanda wallahi saboda san Allah suke saboda san annabin amma misleading ne da misguided suka samu su kuma Ibnu Taymiya yake cewa in Allah ya duba niyyar su watakila zai iya ba su lada saboda kaunar suke yi suka yi wannan abun ba wai sun san hakikanin abun bai halatta bane Allah gane da mu
akramakallah Allah ya saka da alkhairi a daidai wannan gabar akramakallah wani wata tambaya ko kuma nike nema alfarman malam kile ya kara jan hankali musamman game da mu'amalantar waɗanda tunda jahilci ya fi yawa a cikin al'amarin abun fitowar waɗansu maganganu ga wanda shi baya yin maulidin irin wasu maganganu waɗanda suke masu yadda za a mu'amalanci sabanin ko kuma wannan aiki da ake yi wanda yake na bid'a ne sai ga cewa wasu kalmomi da suke fitowa ga wanda baya yin maulidin shi kuma wancan jahili ne kana yin wannan kalmar sai ya riƙa kallon cewa shi fa ya riga ya gama ba abin tsarki cewa na annabi ne hidimar ta annabi ce shi imanin sa kenan lokacin da ka fiddo wata kalma mai nauyi shi kuma ka faɗi wannan abin maimakon kawai kai warware abin a ilimi ka ce kaza ba daidai bane sai ka faɗo su maganganu masu nauyi shi kawai a daidai wannan lokacin zai kalla hidimar annabin ce da ya imani da ita kuma yana kallon kawai kamar ma annabin ne kai ka yaba ma wannan bakan maganar wannan shi ma nake ba da shawara cewa mai malam
shi kullun wajen isar da sako wani yana yin daidai wajen isar da sako ko bayani wani kuma yana iya yin kuskure wajen isar da sako ko bayani hakikanin gaskiya a yanzu a mu dai musulmi a yanda muke tafiya irin wannan tsarin bamu da buƙatar sa gaskiya wajen yin wa'azi mutun ya zama yana amfani da zilza yana wa'azi yana cin mutuncin mutane ko yana zagin mutane ko yana wulakanta mutane ko yana tozurta mutane watakila ba a ci sa'a ba mutun sai Allah ya jarabe shi daga baya shi ma kuma ya je rungumo na abun wanda yake na laifi ne kuma ya kasa dainawa da haka mu dai alqur'ani ya koya mana yadda ake wa'azi kuma annabi ya koya mana yadda ake wa'azi wadu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati alhasanati wajadilhum billati hiya ahsan kai da'awa zuwa ga hanyar ubangijinka da ainihin wato da hikima kaji Allah kansa yace kai hikima kai dabara kai wayo wajen isar da sako wal wai wannan bai isa ba sai Allah ce wal mau'izati alhasana da wa'azi mai kyau mai kyau kowa in ya gani zai ce mai kyau kuma in za a yi musu ma to wajadilhum billati hiya ahsan Ibnu Taymiya Allah ya masa rahama yake cewa yayi zamani da wasu ƴan bid'a yace wallahi yana musu uzuri yace da shine yake matsayin sa na abin da ya sani na gaskiya ya aikata wannan abin ya tabbatar Allah sai ya kona shi amma su yanzu duk da manya-manyan malamai ne ya tabbatar ba su gane ba ne shi yasa yake rayuwa da su a haka duk cikin malamai ba wanda yayi ɗan bid'a uzuri irin Ibn Taymiyyah amma abun mamaki kuma babu malamin da ɗan bid'a suke zagin sa irin Ibn Taymiyyah inda za ku karanta tarihin sa ku ga yadda ya jure wa ɗan bid'a yake musu uzuri wallahi wani lokacin ka ji maganganun sa ma sai ka ce wai shi ahlus sunna ne kuwa saboda zurfin ilimin sa yana da yawa to ina bada da shawara wani lokacin ga malamai masu da'awa rinka sara ana duban bakin gatari kuma mutum zai iya kuskure wajen isar da sako ka gane mutum zai iya kuskure to sai a dauka wannan ba daidai bane kuskure ne amma dai gaskiyar da tana nan ita ce ko amurka daya fada aka fade ta ko a daidai aka fade ta dai gaskiya guda daya ce mu gyara mu'amala saboda mu samu mu hada kai mu tafi tare mu tsira tare kar mu bari abokan gaba suna kallon mu suna ta ainihin wato wannan ai yanzu kaga maulidi ne ana ta yi kuma amma gaskiya tana ta ci gaba kuma ana ta ganewa haka ba za ka iya hana mutum ba yaje tai wata rana zai gane wani uba ma yace wa yara za su yi suka ce za su yi jigude ku yi amma yana son za ku gane nan gaba ba wai dan ina so ko na yadda ba Allah ya mana afuwa Allah ya samu dace
ina ga to ka zama na ƙarshe ba mu daga mabalan kafa haka nan kuna tare da ni kun amince ya zama na ƙarshe ko
Assalamu alaikum malam sunana Said ina karatu a Fati daga garin Kano ina kasa okay na okay ina karatu a Fati daga Sa'ad akwai tambayar da zan yi game da wannan social media kamar wajen bangaren ad revenue din nan da ake amfani da shi suke amfani da shi misali idan nayi posting din video wannan bidiyon da nayi posting a YouTube suna amfani da shi misali suna nuna kamar tallace wani tallan maybe yakan kasance na giya ne wani yakan kasance na wannan to misali ni da nake wani abu mai amfani wannan yakan zama dalili ga ba matsala ko kuma wannan yakan kawo kamar matsala ga wannan abun ne
wannan tambaya na dan uwa Sa'ad tana da muhimmanci kwarai da gaske idan yanzu misalin wani yaji wannan wa'azin cewa zai iya amfani da YouTube ya nemi kuɗi na halal tunda mun yi maganar hanyoyin halal na neman kuɗi ta hanyar social media to sai creating content na halal sai ya yada to amma su kuma kamfanin YouTube kamar da zaka benefiting da su su ma za su benefiting da kai sai su yi amfani da wannan dama su kuma su tallata abuwa ko naman alade ko giya ko caca ko wani amma kamar wannan to na taɓa magana da wani banda ilimi da yawa akai yace akwai yanda mutum yake yi ya hana wannan tallatallan a shafinsa wani ya taɓa gaya min haka banda ilimi akai to amma dai ala'i hal abinda za a yi shine kai manufarka ka yada alheri wayar da kai ne wa'azi ne koyar da sana'a ne kishin ƴan uwanka ne su waye dalibai ne suna yawan fadi mathematics physics Allah ya baka dama kai creating content akan wannan kai wani tutorial lecture kai wani kaza kai manufarka amfana to amma tunda shafin nasu ne kuma sai ta hanyar su zaka amfana din sai suka shigar da wannan abun tunda ba da yadda ka bane ba da amincin ka bane Allah bai zai kama ka ba la yukallifullahu nafsan illa wusaha tunda da san ka ne ba za ka yi ba ina fata ana fahimta tunda ba da izinin ka ba ba da yadda ka ba kuma ka ki wannan abun to za a iya yi maka uzuri da yawa malamai suna sa wa'azuka duk wa'azukan malamai ana sawa ma in ka zo kafin ka ga wa'azin sai kaga karuwa tana rawa kafin ka ga wa'azin watakila sai kaga golda kalbar giya watakila a nuna wani tsiraici sannan kuma ka ga malami ya fara wa'azi nan zuwa nan gaba insha Allah ta'ala ita kanta YouTube din sai mun musulunta da ita in Allah ya so da wallahi malam wallahi ba mutane bane suke ai zamu in musulmi muka waye malam zamu iya ci duk wani islami content kar a samu na wannan abun wayewan mu ci da saura har yanzu muna baya ne amma ba abin da ba zamu iya yi ba duk abin da ka dinda harka ce ta market ta kudi ai ko yawa tunda harka kudi ne zamu ba su kudi kuma za su yi mana abin da muke so ta amma tunda ba mu da yanci ba mu da wannan wayewar sai ga suna cutar da mu da ka ta anan insha Allah zakallahu khair
to Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa malan da alkhairi kuma muna amfani da wannan damar da aka daure aka halarta a mamadin executives na community na daliban Hausawa mazauna Istanbul karkashin jagorancin Umar Salisu Indabawa muna miƙa godiya ta musamman gare ku bisa hadin kai Allah ya saka da alkhairi amma badin sauran dalibai kuma malamin muna ƙara jidda godiyar mu Allah subhanahu wataala ya saka da alkhairi ni Hamza Ibrahim nake cewa Allah ya huta gaje. To in kuma ana tunatar da ni cewa a daidai wannan gabar gobe idan Allah ya kai mu da misalin karfe 3 daidai tunda akwai masu kallo kai tsaye da misalin karfe 3 na rana malam zai gabatar da irin wannan kwatankwacin wannan muhadara din a garin Ankara karfe 1 kamar da shi karfe 3 agogon Turkiya da Saudiya karfe 1 agogon Najeriya da sauran kasashen da lokacin su yake tafiya daidai da Najeriya balan zai gabatar da karatu muna fatan Allah subhanahu wataala shi kai mu kuma shi tsare kuma su kai malan lafiya assalamu alaikum warahmatullahi. Shi ma karfe 3 ne ai ko
karfe 3 na mata da rana
ranar asabar akwai karatun mata malam zai ƙara dawowa nan Istanbul shi ma karfe 3 ne ranar asabar anan Baba Alem wanda suke cikin Istanbul mata ƴan uwa mata za a malam zai yi karatu a Baba Alem inda Sheikh Malam bin Uthman yayi karatu last time to in ba manta ba nan ne za a dawo malam zai karatu na ƴan uwa mata zalla ranar asabar shi ma karfe 3 ne agogon Turkiya da Saudiya karfe 1 agogon Najeriya wassalamu alaikum warahmatullahi.